ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايه هكا ينقوا مسلمين قبات ينقوا من يما لمي دا لمامي دا كيو قبنن الأمة دا ثورا جماعة دا كيو ونن مسلاتي دا كيو نوجه قبات ايا إلا من غيثوا تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. سنة إنا باكو هكولي بيسا جزوانا أمكالي ونن يافا لني سبو دا gaskiya ba ni da koshin lafiya kun kwanaki kaɗan da suka wuce baya. To wannan ya sa ban zo a kan kari ba. Sannan kuma mawdu'in da aka ba ni in yi magana a kai yana da faɗi da yawa. Waɗansu ababen na rubuto don kar in mance, tun da ina rashin wadatacciyar lafiya ya hana ni tuno ababen da ya kamata in faɗa. Amma duk da haka ina ganin mawdu'in ya yi faɗin da ba zai iya yiwuwa a ɗauke shi gaba ɗaya ba, in dai ba gutsire-gutsire ba. Muhimmancin ilimi a rayuwar al'ummar musulmi da kuma kokarin neman na kai, ma'ana dogaro da kai ko sana'a. Waɗannan ababai ne waɗanda suke da matuƙar muhimmancin tunatar da al'ummar musulmi su, musamman a wannan duniya da muke ciki yau, a matakinmu na gida Najeriya da kuma taki na waje. Domin kowa ya san cewa wannan ƙarni da muke ciki na yanzu, waɗannan shekaru guda biyar na ƙarshe da muke ciki, shekaru ne waɗanda suke ɗauke da waɗansu al'amura guda biyu da suke iya zama kamar tufka da walwala. Abu na farko, bunƙasar al'ummar musulunci da yaɗuwarsa a wurare daban-daban. Ƙididdiga ta nuna shiga musulunci a Amerika bayan harin 11 Satumba zuwa yau, wato adadin masu shiga musulunci ya ninninka waɗanda suke shiga kafin harin 11 Satumba. Sannan kuma banda Amerika, a Turai gaba ɗaya, Turai ta gabas da Turai ta yamma, ko ina musulunta ake. Sannan a Asiya duk ko ina musulunta ake. Inda aka fi ko ina adawa da musulunci sai zanto a wurin kuma aka fi shiga addinin musulunci. To kaga wannan wani abu ne mai ban sha'awa, mai burgewa da ƙayatarwa. To abu na biyu wanda yake kishiyar wannan, daga 11 Satumba kuma zuwa yau, wato ba a taɓa yin wani lokaci ba wanda gaba ɗayan kafirai suka yi tarayya da juna wajen yaƙar musulunci. Asali ma suka samu goyon bayan waɗansu baragurban musulmi a kan hakan irin wannan lokacin. Domin bayan 11 Satumba ne zuwa yau, Amerika ta shiga Afghanistan ta kare gwamnatin Taliban, ta tarwatsa su, suka fita daga kagun da manyan garuruka, suka shiga cikin dazuka, suka hijira. A bayan 11 Satumba ne kuma Amerika yanzu take da Iraki, take dukkan abubuwan da take da ta'addanci a garuruwan Fallujah da garin Ramadi da sauran waɗansu garuruka. Sannan kuma bayan 11 Satumba ne dai, wato ainihin aka sanya wa musulmi wato wani irin takunkumi na ƙoƙarin hana musuluncin yaɗuwa a dukkan ƙasashen Turai gaba ɗaya. Da yadda a yau idan ka shiga Amerika, ba wai gama garin mutum ba, iri na irin ka wanda ba mu da mulki, in dai sunanka musulmi ka shiga Amerika, duk mukaminka ba zai hana a bincike komai naka ba, hatta sof ɗinka, tafarka ta kafa sai an bincika. Domin mataimakin Prime Minister na Malaysia lokacin da ya je Amerika, hatta belt ɗin shi aka sai ya cire tun da sunan shi musulmi, wanda da ka'ida ta diplomasiya bai kamata a bincika dukkan mutumin da ya kai mukamin mataimakin shugaban kasa ko Prime Minister ba a wata kasa, amma Amerika tana yin wannan. To kaga wato wani hali kenan na kaskanci da al'ummar musulmi suka shiga. Idan muka lura a nan cikin gida, kashe-kashen da aka yi mana a waɗannan shekarun sun ƙara waɗanda aka taɓa yi a baya. Idan muka lura kuma a mataki na duniya, a Philippines da yankin Kashmir da Jammu da yankin Patani a ƙasar Thailand, yadda yake faruwa a yau, da Filifin inda yan gwagwarmaya suke da duk inda mutanen kirki suke yawan kace-kacen da ake wa al'ummar musulmi ya tsara wanda aka taɓa yi kafin ilimin sassan ba. To kaga waɗannan hannaye al'amura ne guda biyu masu hannun riga a waje ɗaya ga yaɗuwar musuluncin da bunƙasar sa da yadda adadin mutane da yawa suke shiga, a waje ɗaya kuma ga rauni da ƙasƙanci da a kashe a ɗaure wato wanda yake faruwa. To me ya kawo wannan, menene abin da hakika ne ya kawo wannan? Matsalolin da suka kawo waɗannan suna da yawa, amma za ka iya taƙaice su akan al'amura guda biyu. Na ukunsu guda biyun sun shafi muhadara ka, za su fito a cikin muhadara. Na ukunsu wanda bai shafi muhadara ka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare shi a cikin hadisi inda yake, na roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala kar ya hallakar da al'ummata ta hanyar fari, ta yadda a yi fari gaba ɗaya a mataki na duniya a rasa abinci mutane su mutu da yunwa. Allah ya ansa min wannan addu'a, ta yadda idan an yi fari a wannan garin za ka samu a wani garin kuma a wannan shekarar aka fi samun amfanin gona. Allah ba zai je bari duniya gaba ɗaya ta bada fari. A inda aka samu karancin abinci a wata shekara, a wata shekarar a tarihin su ba su samu abinci ba irin na wannan shekarar. Abu na biyu yace na roƙi Ubangiji kada ya ɗora abokin adawar al'umma ta a kansu ta yadda zai halatta alfarmarsu ya ci mutuncin su ya ci zarafinsu. Sai Allah ce na ansa maka amma da sharaɗi, ba zan taɓa ɗora kafirai a kan mummune ba ta yadda za su keta mutuncinsu gaba ɗaya a duk inda suke har sai in kafirai ɗin sun samu goyon bayan mummune, har sai in mummune ɗin sun rinka yaƙar junansu da kansu su kashe junansu da kansu su ƙulla wa juna makirci da ƙullalleniya, wannan na sun yaga bayan wancan, wannan ya sun yaga bayan wancan, a wannan lokacin ne sai Allah ya ɗora kafirai a kanmu. Ba don sun fi mu yawa ba, sai don mun raba dabararmu gida biyu, rabi muna aikin musulunci, rabi kuma muna yi wa junanmu makida da kitififi da makirci. To a wannan lokacin sai ya zanto abinda abokin adawa ke bukatar wata ɗaya kafin ya ci nasara a kanmu, mu da kanmu mun ba shi damar ba sai ya yi wata ɗaya ba zai ci nasara cikin mako ɗaya ko cikin kwana goma. Wannan hadisi yana da cikin Sahihu Muslim. Wannan abu ne da ya kamata ya biyo kowane mai hankali ya je ya yi tunani. Malami ne shi, mabiyi ne shi, sarki ne shi, limami ne shi, ko ma waye shi, in dai yana danganta kansa zuwa ga musulunci ya je ya yi tunani akan wannan. Bari in shiga cikin muhadaran kai tsaye, sauran abubuwa sun fito. Na farko dai muhimmancin ilimi cikin addinin musulunci. Ilimi a cikin addinin musulunci abu ne mai muhimmanci, kuma ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ta'ala. A cikin ni'imomin Allah mafi girman ni'ima ita ce ni'ima ta addinin musulunci. Mutum ya samu kansa a matsayinsa na mutum, daga nan ni'imar da ke bi masa wajen muhimmanci ita ce ilimi. Ubangiji ta'ala ya nuna bayanin muhimmancin ilimi cikin ayoyi na Al-Qur'ani mai girma. Manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jibinci nauyin yin bayani a cikin hadisai masu tarin yawa, amma kowaɗanne zan ɗauki misali ne, ba nufina ba in kawo dukkan ayoyin da suke magana akan ilimi, amma sai dai in kawo waɗansu don buga misali. Ubangiji ta'ala ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim, wato cikin suratu Ali Imran. Shahidallahu, Allah ya shaida, ya bayyana annahu la ilaha illahu, cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, wal mala'ikatu, haka mala'iku ma sun shaida ba abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah, wa ulul ilmi, haka ma abota ilmi ma sun shaida cewa Allah ne kadai ya cancanta abota masa. Wannan shaida daga bangaren na uku kawai ta samu asali, bangaren Ubangiji ta'ala, bangaren mala'ikunsa, bangaren ma'abuta ilimi. Wanda ba mala'ika ba, sannan kuma baya cikin ma'abuta ilimi, ya shaida ko bai shaida ba, inda ya shaida da Allah ya faɗa. Amma Ubangiji ta'ala ya nuna shahidallahu annahu la ilaha illa huwa na ɗaya kenan, wal mala'ikatu na biyu, wa ulul ilmi na uku, ba su da na huɗu, qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yake في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء. أتكلمنا آية أقعد لك هنا فلل العلم كم يتنون مزعين معلمي فللس، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء da a ce akwai wani mutum da yafi malamai mutunci da daraja, la qaranahumullahu subhanahu wa ta'ala bihi, da Allah ya gwama sunan shi da nasu a cikin aya. Amma tunda ba wanda yafi malamai sai Allah ya gwama sunan shi da na mala'iku da na malamai, bai ambata kowa ba. Don haka duk wanda ya zama malami ko dalibin ilimi mai kokowar zama malami ya sa rai ya shiga cikin wannan taron wa ulul ilmi. Wasmu mala'ikatihi, da sunan mala'ikunsa, kama kana nasma al-ulama, kamar yadda ubangiji ya gama sunan malamai da haka. Al-Imam Ibn Kathir yace wa hadhihi khususiyyatun 'azimatun lil ulama'i fi hadha al-maqam, wannan aya tana nuna wata khususiyya ta malamai ta yadda ubangiji ta'ala ya hada sunan shi da na mala'ikunsa da na malamai a wuri ɗaya cikin aya, ba a kawo wani ba cikin taron sai su kadai. In ba aya cikin al-Qur'ani da ke nuna muhimmanci ilimi sai wannan ta isa ta zaburar da mu dage wajen neman ilimi da karatu. Aya ta biyu da zan kawo a matsayin misali, faɗin Allah ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wala ta'jil bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyi wa qul rabbi zidni ilma, wannan rabi ne na aya cikin surat Taha. Wala ta'jil bil qur'an, ka daina gaggawar karatun alqur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyi, kafin a kammala karanta maka, kafin a kammala yi maka wahayinsa. Abinda ke faruwa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abdullah ibn Abbas, Allah ya kare da adare, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da mala'ika Jibril ya zo yana karanta da shi alqur'ani, idan ya kama aya kafin ya tare karanta sai manzo Allah ya faro farkonta baya jira da annabawa dan yana gaggawa kar ya manta, so yake da mala'ika ya faɗa shi ma ya faɗa, saboda ka'idar karatun alqur'ani baya yiwuwa sai da talaffi, wato faɗi in faɗa malumi ya maka darasu kana maimaitawa, in ba ka ba ka iyawa. Sai manzo Allah ke gaggawa dan ya koya, sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa cewa ya daina wahalar da kansa, ya bari sai mala'ika ya gama karanta duk abin da zai karanta, ko sura guda ke sukutun ko aya 100 ke ko 200, in ya gama gaba daya to daga baya sai ya zo karanta. Shine ma'anar wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu, daidai da fadin Allah ta'ala, la tuharrik fihi lisanaka lita'jala bih, kadaka yawa ka daina yawan motsa harkanka dan kai gaggawar karatun alqur'ani, ka tsaya har mala'ika ya kammala. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, tara alqur'ani a cikin zuciyarka da sa ka iya karanta shi, abin da yake a kanmu ne ba a san kai ba, mu za mu tara maka sai a kirji ka haddace ba tare da ka maimaita so biyar so shida so bakwai ba, ka iya karatun ba tare da ka je kiskaji ba. Hafizun bila darsi kenan, alimun bila kaftan, hafizun bila darsi sallallahu alaihi wasallam. Da haka fa iza qara'nahu fattabi qur'ana, idan mun umarci mala'ika ya karanta maka shi to bayan ya kammala to sai kuma kai karanta, an gane ko? To shine wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyi, sai Allah ce wa qur rabbi zidni ilma, wannan shine mahallin shahid din da na kawo, wa qul ka rinka cewa rabbi ya ubangiji zidni ilman, tsara min ilimi. Allah yana da dama yake da manzansa ka rika cewa in kara ma kyau ko in kara ma kuɗi ko in baka mulki ko in baka wani abu, amma sai yake ka ce kara min ilimi, sai wannan ya nuna shi ilimin ya fi kuɗin ya fi mulkin ya fi komai da komai da kana da zai samu a duniya. Don abinda jama'a da jinnar za su yi kinai faɗa cikin tafsirin Samhatul Ta'wil, yace in Allah madaukakin sarki bai taɓa umarfar annabi cewa roƙe ni kaza ba in ba ilimi ba, wannan sai nuna ilimi ya fi sauran. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yace Ibn Uyayna, wato Ibn Uyayna shi ne Sufyan Ibn Uyayna wanda yake ɗaya daga cikin malamai da cikin tabi'ut tabi'in. Sufyan Ibn Uyayna yake cewa wa lam yazal sallallahu alaihi wa sallam fi ziyadati hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, manzo Allah bai guje ba wajen kara bunƙasa da kara neman ilimi da kara bincike akan ilimi har ya zuwa lokacin da Allah ya tsara rayuwarsa, bai taba jin ya je wani matsayi ba da yace yau kam na kammala karatu. Shi yasa malami ke cewa daga ranar da mutum ya ce yau na kammala karatu, na kare karatu, to daga ranar ne ya dauki raunin jahilci ya nada wa kansa, ba a kare karatu, a iya kare wani littafi da aka sa a gaba, a iya kare wani matakin karatu ka gama digiri na farko da na biyu har kai PhD har ka samu professor, amma ba a kammala ilimi. Daga lokacin da ka samu professor a wannan ranar babu mamaki a tambaye ka tambaya 10 15 20 baka san ko guda ɗaya ba, wani mutum ya nika gari tun daga kasar Andalus karshen duniya daga yamma ya zo Madina ya sami Imam Malik ibn Anas da fatawoyi 40 yake tambayar Imam Malik a cikin ya ansa masa guda 7 33 yana cewa la adri la adri yace yanzu kai ne Imam Malik tunda ake aka cika duniya da labarin su gashi na zuwa zai gane cewa la adri la adri yace idan ka je garin ku ka ce na sami Imam Malik jahili ne da san kullu ba saboda tawadu'un su abinda ba su sani ba sai su ce ba su sani ba abinda suka sani kuma sai su faɗa saboda haka da ilimi kara da ake maza Allah bai kusa yana kara ilimi har lokacin da wato ainihin ya bar duniya aya ta uku daga cikin ayoyi ko in ce bangare ne na aya amma bari in faro farkonta dan a tantance a ina Allah ya yi alladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واتو يا ودان دك ايماني idan an ce da ku tafassahu fil majalis da Allah dan mata da Allah dan za ku da haurin zama tafassahu to ku dan mata din ku dan za ku da abokin ku jira da haurin zama din yasbihi Allah lakum kuma Allah zai dan yarwata muku yadda kuka yarwata wa wani wa idza qila anfudhu fanfudhu يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ابنده كده علاقه ده مغنن ما في ايه سين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وبنجي لا دوكك درجه ودن ده سكاي ايمان دينكو ده ما ابو تا علمي زوا ده درجوتي الله بيجي درجه ده بسيت درجات مي علمي ده ايماني الله لا دوكك شي درجوتي با درجه ده با حديث يا تبتا cikin sahih muslim wanda malamai suka kawo shi wajen fassara wannan aya Umar bin Khattab Allah ya kare da adalci ya taho daga Madina sai je Makka gwamnan sa da ya bari a Makka sai suka cika da shi da Umar a Usfan Usfan wani gari ne akan hanyar Makka zuwa Madina sai Umar bin Khattab ya ce wa ta baro wa mutanen Makka kuma kai da aka saka sarki a garin ko gwamnati ta doka ta ce sai sai na halifantar da wani wata bukata ta fito da shi wata halifantar musu sai ce Ibnu Abza waye kuma Ibnu Abza sai ce maulan din mawali wani dan dadan bawa ne dan bayan mutanen Makka sai kuma dan bakar a istakhlafta alaihim maulan yanzu kuma kai sai halifantar da bawa cikin bayi da zato shi ne gwamnatin Makka sai ce innahu hafizun li kitabillahi wa alimun bil faraid yace gawo tattan mahaddatin alqur'ani ne sannan kuma masani ne a bangaren sai kuma dan kullu lalle dama na ji manzon Allah na cewa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah na daukaka wadansu mutane sakamakon wannan littafi ya kuma dan kufar da wadansu sakamakon duk wanda suka koyi qur'ani suka haddace shi ko suka yi lauki a suka san fassarar shi suke aiki da shi za ga Allah ya daukaka matsayin su dukkan wanda ya jahilci alqur'ani bai haddace ba ba ya kaman ya haddace bai san komai a ciki ba ya ga Allah ya dangobar da shi kasa Allah ba zai taba hada su gaba ɗaya ba yanda za a yi masanin alqur'ani ya daidai da wanda ya jahilci inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin wannan hadisi da cikin sahih muslim sannan kuma ibnu jarir al-tabari ya ruwaito magana a cikin littafin sa na tafsiri jami'ul bayan an ta'wil ayat alqur'an wato ibnu jarir al-tabari shi ne ake wa lakabi da shaykhul mufassirin wato in dai ana maganar tafsiri aka je shi wato kamar an je magariyar fikewa sai dai a dawo baya a babin tafsiri ya ruwaito magana daga Qatada ibnu Di'ama as-Sadusi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi kwakwalwar harda shi ne yake cewa ma katabtu baydaa fi sawda'a qattu kuma ma katabtu sawda'a fi baydaa qattu yace tunda nake ban taba rubuta baki a cikin fali ba abin nufi ban taba sa tawada a cikin falar takarda ba wanda in yi rubutu saboda makahun yana cewa wa ma kuntu li muhaddithin qattu a'id alayya ban taba cewa wani malamin hadisi da ya zauna yana bada hadisi ba mai kace yace da ya faɗa sau ɗaya na riki yace wa ma sami'at udunaya shay'an illa wa'ahu qalbi kulluna ba taba jin wata kalma ba face zuciyarsa ta haddace da haka ake sa shi cikin jagoran masana tafsiri a kasar Iraki a lokacin tabi'i irin yadda aka sanya Mujahid cikin jagoran masana tafsiri a garin Makka irin yadda aka sanya wato ainihin Abu al-Aliya ar-Rayahi jagoran masana tafsiri a lokacin tabi'a cikin mutanen Madina. Kaddada yake cewa game da wannan aya sai rafa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yati inna bil ilmi li ahlihi fadla, ilmi yana tabbatarwa ma abutansa falala, wa inna lahu ala ahlihi haqqan, dan ilmi yana da haƙƙi akan waɗanda suke da shi. Wala amri lal haqq alayka ayyuha al alim fadl wallahu mu'ti kulli dhi fadlin fadla, yake cewa ina rantsuwa da Allah cewa lallai ma'abucin ilimi yana da falala, yana da kuma wani wajibi da Allah dole masa ne sanar da ilimi. Yake ko falalan nan na ma'abucin ilimi yake da ita falala ce daga wajen Ubangiji wanda yake baiwa dukkan ma'abucin falala falalarsa. Sai waɗannan ayoyi guda uku su zan takaita a matsayin misali a ɓangaren hadisai, dangane da hadisan da suke nuna falalar wato ainihin ilimi. Akwai hadisi da aka karɓo daga Safwan ibn Asal al-Muradi, Allah ya kare shi a gare, yace ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar, na ji wajen manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yana masallaci ya shingiɗa akan wani gwadon saja, ya shingiɗa haka ya tayar da kai. فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قلت له ما زال الله دعنا كاو كنا نزول نمي علم. الماجد إن يزول نمي علم. ثم زال الله سلم يسير في مرحبا بطالب العلم. يسير ماذا لا دمن نمي علم. إن طالب العلم تحفه الملائكة وتذله بأدنيتها. طالب نمي علم ملائكون مثل كوانيا. sukan lullube shi da fukafukansa, sai dai ba zai gani ba, su lullube shi da fukafukansu. Yarkabu ba'duhum ba'dan, wani mala'ikan ya hau kan wani, wani ya hau kan wani, hatta yablughu sama'a dunya, har sai sun kai sama ta daya. Saboda me? Min mahabbatihim lima yatlub, saboda suna kaunar abin da ka fito nema shi ne ilimi. Banda ɗalibin ilimi ba wanda mala'iku ke wasare shi. Duk gwamna duk shugaban kasa sojoji da suke masa tsare su daga cikin baki buzu-buzu sun zazzare ido, amma ɗalibin ilimi mala'iku ne suke masa tsare. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun, su ko wani kila wani daga res ya fito a narke shi ya bugu tilis, amma kai ko mala'iku ne suke maka tsare. Wannan ke nuna fallalar mai neman ilimi. Wannan hadisi Imam Tabarani ya rawaito shi daga sanadin jayyid, idan sun ce jayyid ya yazantowa hadisi hasan, ya yazantowa hadisin sahihi, saboda duniya yake wani kabuli ya tulkuna jayyida as-salih as-sabi tamal wujawada, idan sun tafi bayani su malaman hadisi a yanan su duk karbabban hadisi sun ce masa sahihi ko su ce masa as-salih ko su ce masa as-sabi ko su ce al-mujawwad, yace wa hadhihi bayna al-hadisi wal hasan wa bayna as-sahihi wal hasan, waɗannan kalmomi duk ana amfani da su imma domin hadisi hasan imma domin hadisi sahihi. Hadisi na biyu an karɓo daga Abu Hurairah, Allah ya kare shi a gare shi, sanannen hadisi ne a wajenku, manzo Allah ce man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyama, duka mutumin da ya kawarwa wani mummuni wani bakin ciki cikin bakin cikin duniya, to shi ma Ubangiji zai kawar masa wani bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar tashin kiyama. Wani mummuni na cikin kunci, talauci, fatara, rashin lafiya, rashin abinci, ka ba shi abinci, ba ya da lafiya, ka ɗauki nauyin maganinsa, ya kasa biyan kuɗin makaranta, ka biya wa ɗansa kuɗin karatu, ka kawar masa da bakin ciki cikin bakin cikin duniya, ɗakinsa na yoyo da damana, ka gyara masa, katangar gidansa ta faɗi, ka tayar masa da ita, zai aurar da ƴarsa, yaransa yadda zai, ba ya da abin da zai kai ta gida, ka taimaka masa. Ka yayi masa wani bakin ciki cikin bakin cikin duniya, to kai Ubangiji zai yayi maka wani bakin ciki cikin bakin cikin ranar tashin kiyama. Yace wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, dukkan wanda ya suturce musulmi to shi ma Allah zai suturce shi duniya da lahira. Wa man yassara ala mu'min yassarahu Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, dukkan wanda ya sauƙaƙa wa wani musulmi shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi, Allah na cikin taimakon bawa, matukar bawan nan yana cikin taimakon nan uwarsa musulmi. Mahallin shahid cikin hadisin, inda zan fara daga yanzu, manzo Allah ce wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, dukkan wanda ya kama wata hanya yana neman ilimi, Ubangiji Ta'ala zai hore masa wata hanya, wato ainihin ta zuwa aljanna. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, ba yadda za a yi mutane su taru a wani daki cikin dakunan Allah, wato masallaci ke, domin masallaci dakin Allah ne, kowa ne ya gina shi ba nashi bane ba, ya zama na Allah madaukake. Da haka ya zanto ba a gadin mutum baya mutuwa a gaji masallacinsa, ko da shi ya gina da kudinsa. Sai dai irin masallacin nan da ake na gida dangantalin nan da hudu mutum biyar, da kaga wannan dama a cikin gida yake, za ta zo sallah asuba ka kwankwasa mai gida ba za a bude maka ba, ko ba haka ba. Amma dukkan masallacin da aka bude kofofinsa a waje ba a cikin gidan wani ba, to kaga wannan masallaci na Allah. Da haka ba yadda za a yi mutane su taru cikin daki cikin dakunan Allah, ya tuduna kitab Allah, suna karatun littafin Allah a tilawa ke, wai ta darasuna hu bainahum, suna darasunta wajen fahimtar ma'anarsa. Ba yadda za a yi mutane su yi irin wannan, illa haffatuhumul mala'ika, wace sai mala'iku wato ainihin sun kewaye su, wa ghashiyatuhumur rahma, sai rahma ta lullube su, wa zakarahumullahu liman indahu, sai kuma Allah ya ambace su wato a fadarsa ta mala'iku. Sai manzon Allah karshen hadisin yace, wa man baba bihi amalu lam yusri bihi nasabu, dukkan wanda aikinsa ya mayar da shi sahun baya, dangantaka sa ba za ta mayar da shi sahun gaba. Wato Allah na yi wa mutane hisabi ne kowa gwargwadon imaninsa da aikinsa na gari. Amma ba a yi maka sakamako don gidanku ko don mahaifinka ko don kabilarka ko don garinku. Dukkaninku sun zama mutanen kirki, ke ba mutumin kirki ba, ba ruwan Allah da ke. Duk gidanku sun zama mutanen kirki, waliyan Allah, kai baka zama na gari ba, baka zama waliyan Allah, ba ruwan Allah da ke. Ina fata an fahimta. Wato kowa ana masa hisabi ne a karan kansa, ba wanda za a yi masa hisabi don alfarman mahaifinsa ko kakansa ko gidansa ko kabilarsa. Ka duba annabawa gaba daya da Allah ya tsafo cikin surat Maryam, tun daga farko annabi Zakariya da ɗansa Yahya, aka ambaci annabi Isa ɗan da Maryamu, aka ambaci annabi Ibrahim, wani kurfin kitabi Ibrahim, aka gama wani kurfin kitabi Musa, wani kurfin kitabi Isma'il, wani kurfin kitabi Idris. Duk aka lissafa waɗannan annabawa, sai Allah ya ce, ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'a Nuh ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأن نسولي النبوة لأن لا ينسى نئمة سكن ذرية جدا النبوة آدم دوات أن نمكت أوجيس أتكن ذرية الروح معنى إيا ينسلك أكن نسو دمكت أوكا تكن ذرية الروح ترى أن نمنو. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل سكن ذرية إبراهيم سكن ذرية إسرائيل سين يعقوب عليه السلام وممن هدينا cikin irin waɗanda muka tiriyar muka kimtsar da su waje ta baina muka zaɓe su. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, yayin da duk aka karanta musu ayoyin Ubangiji sai su faɗi suna sujada kuma suna kuka don jin tsoron Allah. To waɗannan waɗanda suka wuce ɗin kenan. Amma me ya faru daga baya? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u ssalata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Waɗanda suka mai gurbin su ba su yi aiki irin nasu ba, wato albasa ba su yi halin ruwa ba, sai zanto halayen mahaifinsu daban, su kuma halayensu daban, halayen waɗancan nagari da suka wuce a baya daban, su kuma wanda suka zo bayan halinsu daban. A ba'u salata, sun tozartar da sallah, wata ba'u shahawa, sun gusar zuciya, a madadin su bi doron nassi sai suka fi son zuciya, a madadin su bi koyarwar annabawansu sai suka fi son zuciya. Sai Allah ce, fa sawfa yalqawna ghayya, da sannan za su haɗu da azaba ranar tashin kiyama. Sewa illa man taba, sai wanda ya farga ya gane ya tuba, wa amana wa amila salihan wa amila wa amila amalan salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna wa la yuzlamuna fiha. Azza wa jalla ayoyi. Da haka dai wato ainihin abinda ake bukata ga mutum shi a karan kansa ya zama na gari, ba ya ce wato ainihin zai dangantaka da garin su ko kabilar su ko jinin sa ko malamin sa ko mahaifin sa ba. Wannan shine abinda ya kamata mutum ya yi a matsayin sa na dan adam mai wayo da hankali. Wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ake kafa hujjar su wajen nuna wato ainihin falalar ilimi. Daga nan gurin sai hadisin da Imam Tabarani ya ruwaito a cikin Al-Awsat al-Kabir, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ya ayyuhan nas innamal ilmu bita'allum, ya ku mutane ku sani fa ilimi sai an koya za a yi, ba wata addu'a da zaka karanta kawai sai ka zama mai ilimi, ba wata aya da zaka rubuta sai ka zama mai ilimi. Lokacin da muke karatun Allah wajen kokarin haddan Alkur'ani, mun ga wanda suke san wa in yakadu allazina kafaru la yuzlikuna ka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikra lil alamin. A matsayin maganin haddan Alkur'ani, kafa 100 ko 1,111, mun ga wanda suke san wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muslimin, da maganin haddan waɗansu ma banda ita sai su hada da naman kahuhu alhuda huda da an ce shi ne alaramman cikin tsuntsaye, wai bai da gardawa suke faɗa, wai in ya tashi daga wannan bishiyar kafin ya kai kan wancan bishiyar ya sauke Qur'ani. Da haka sai a kama shi, ba ma a cin, sai a yanka a bede, sai a kyale, sai a buji, sai a dake shi gaba ɗaya har gashinsa, sai a rubuta wata aya, sai a barbaɗa don a haddace Qur'ani. Wallahi na ga wanda ya sha wannan kahuhu ko alhuda huda ya fi nawa, amma wallahi ko tabara bai haddace. Mazallar ce ayyuhan nas innamal ilmu bi ta'allum, ya ku mutane karatu ba sai an yi, babu yanda za a yi bai karatu ba ya zanto kayan maganar ilimi ba sai an gane ka, kuma ilimi za su gane ka sai su yi maka karatu, maka dariya kawai su gane, dole ilimi sai an koya. Wal fiqhu bi tafaqquhi, fiqhu kuma dole sai an koyi. To menene fiqhu? Su malamai suka yi ta'arifin fiqhu, wato definition din fiqhu. Idan an ce fiqhu, menene fiqhu? Ga alƙali yana jira, ma'rifatul ahkami ash-shar'iyyati al-'amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya, gane hukunci hukunci na shari'a waɗanda suka shafi aiki ta hanyar dalilan su da tilla-tilla. Wato kaga anan gurin ganewa, me za a gane? Hukunci. Wani irin hukunci? Ba hukunci na constitution ba, na shari'a. A cikin hukuncin shari'an wani bangare? Bangaren aiki ba bangaren aqida ba. Wato kamar sallah, wato fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat. Al-ibadat ka salati wa zakati wa sawmi ila akhirihi, al-mu'amalat kal bay wa shira' wa nikah ila akhirihi. Gane waɗannan hukuncin hukuncin. Haka kawai ka gane hukuncin, cewa kaza wajibi ne, kaza mustahabi ne, kaza sunna ne, a'a, bi adillatiha, tare da dalilinsu at-tafsiliyya na tilla-tilla. Sai da idan an tambaye ka farillan alwala guda nawa ne, idan har kace guda bakwai ne, sai mu ce to me dalilin ka, za ka lissafa mana su, ka ce daga ciki akwai niyya, sai ce me dalilin ka cewa niyya wajibi, ka ce wallahi ni ban san dalilin ba, ni dai na ji an faɗa a cikin wani littafi cikin su, sai dan haka ni ma na yarda. To a nan gurin kai ba faqihi bane ba, mudallili ne. Faqihi sai ya san dalilin, faqihi sai ce a'a, saboda hadisin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sai to mun gama da wannan. To ka ce wanke hannu zuwa hannu, me dalilin ka? To wallahi ban sani ba. Faqihi zai kawo maka aya cikin suratul ma'ida, wanke fuska ka ce wajibi ne, me dalilin ka? To wallahi ban sani ba. Faqihi zai kawo aya cikin suratul ma'ida, ma'ana dai faqihi shine wanda zai faɗi hukunci sai ya kawo me dalilin sa, dalilin kuma cikin Qur'ani ko hadisi tabbatacce, dan hujja a duniya shine Allah ya ce, manzon Allah ya ce. To saboda haka wannan shine fiqhu. Manzon Allah ce innamal fiqhu bi tafaqquhi, fiqhu fiqhu babu fiqhu dole sai an koye. Ai a lokacin annabi da yake wannan maganar, babu wani littafi guda daya na cikin littafai na fiqhu a duniya, tunda a lokacin annabin da kansa yake yin bayani, amma kuma yayin bayanin fiqhu wannan ya nuna akwai fiqhu tun kafin a sami fuqahu. Idan wani ya tambaye ka da fiqhu da fuqahu wa ya riga zuwa, sai ka ce me fiqhu? Dan annabi ne daga kalmar kaskar wahayin da aka saukar masa aka yi bayanin fiqhu, kuma a hadisin sai yayin bayanin fiqhu, ma'ana falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun, cikin surat at-tauba. Kaga liyatafaqahu fid-din, sannan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din, sannan innamal fiqhu bit-tafaqquhi. Kaga wannan kalmomi ne cikin Qur'ani da hadisi tun kafin wato Ubangiji ta'ala ya kawo waɗanda suka zo baya daga cikin malamai da ake kira da suna fuka haku. Ake sai wannan ya nuna fahimtar Qur'anin da hadisin shi ne mai fiqhu, rashin sanin sa kuma shi ne abin da ba fiqhu ba. Bayan manzo Allah ya faɗi wannan sai ce innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, wanda yake jin tsoron Allah wato cikin bayansa su ne mala'iku. ya yaguwa waɗannan hadisai guda uku ne a matsayin misali, yadda na kawo ayoyi uku a matsayin misali, wato ba mai jin tsoron Allah kai sai malamai, cikin bayan Allah wanda ke jin tsoron Allah shine malamai, shine malamai. Waɗannan ayoyi guda uku, hadisai guda uku misali ne. Ba sai na kawo muku dukkan ayoyi ba, cikin su akwai malamai da yawa, kuma kun sajin faɗakarwa ta malamai da hadisai, kuma kun sajin faɗakarwar malamai akan hadisai da suka faɗa da ilimi. Ya rage mu yi bayanin ilimi, ilimi ya kasu kashi-kashi, ya kasu gida-gida. Na farko akwai ilimin da ya shafi addini, ilimin shari'ar musulunci. Na biyu akwai ilimin da ya shafi rayuwa, ilimin sana'a. Ilimin da ya shafi addinin musulunci da an yi maganar ilimi kai tsaye shi ake nufi, sannan ilimin da ya shafi rayuwa kuma zai zo a zango na biyu. To shi mu ɗauki ilimi da ya shafi addinin musulunci. Ilimin da ya shafi addinin musulunci, malamai suna kasa shi gida biyu. Akwai ulumul ghaya wal qasd, ulumul ghaya wal qasd, ilimomi waɗanda su ne manufar neman ilimi, su ne kai tsaye suke kulla alaƙa tsakanin bawa da mahaliccinsa. Akwai kuma ilimin da ake kira ulumul ala ko ulumul wasa'il, ilimomi wanda suke so matattakala ne, su karan kansu ba ibada ba ne amma za su zama wasila na fahimtar ibada. Mu ɗauki kashin farko wanda su ne ulumul ghaya wal qasd, malamai suna magana akan ilimomi guda hudu: ilimin alqur'ani, ilimin hadisi, ilimin fiqh, ilimin tauhid. Da kowa ne daga cikin su ka karanta ya tsalla Allah da fiqh ibada, ko a matsayin ibada da ko mu'amala da su, wato kuma da ilimin tauhid da hadisi. Dan idan ka karanta da wannan hadisi kata yawa ko ka san yawa a matsayin da 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 ka san yawa a ilimin tauhidi kenan. Shi ko ilimin hadisi da na Qur'ani da su ne ilimin tauhidi. Don hujjar mai ilimin tauhidi shi ne ayoyi da hadisai, hujjar ayoyi da hadisai. Duka ba tsara masu ba wani wanda zai ba su guzuri in dai malami ne game da waɗannan ilimomin guda hudu. Dole ya kasance ya karance su in yana son ya samu kamala a fagen malanta. To idan ka ɗauki ilimin Qur'ani, ilimomi ne masu tarin yawa suke da alaƙa da Al-Qur'ani, amma ka iya takaice su cikin ababai guda biyu kafin yi wasu rassa. Ababai guda biyu ɗin nan su ne: na farko ilimin karatunsa, ya zan karanta Al-Qur'ani, tunda Al-Qur'ani dole sai ka koya, ba a yi ijtihadi cikin koyan Al-Qur'ani. Qira'o'i gaba ɗaya mutawatira ne, bari Allah qawli sabiq, wato wanda ya zo da karshe ya koya wajen wanda ya riga shi, kuma ya koya wajen wanda ya riga shi har a je zuwa ga manzon Allah. Da haka dukkan malaman Qur'ani suka yi ittifaki kan cewa hanyar koyon Qur'ani guda ɗaya ce, shine at-talaqqi. At-talaqqi shine faɗin faɗa ka tsaya gaban malami ya karanta ka daidaita, ta hanyar haka ake iya Qur'ani. Duk wata hanya ba wannan ba, to ta yi maka sharan fage, amma dai ba za ka iya karatun Qur'ani ba. Kafir, programs na computer, CD na computer da wane ne, wannan sun share maka fage, amma ba za ka koya ma Qur'ani ba sai da ka ga malami. Saboda a cikin abubuwa na Al-Qur'ani, wato ka gama kharijul huruf da sifatul huruf suna da muhimmanci, sannan cikin waɗansu ka'idoji na karatu ko hukunce-hukunce, akwai abinda jin sauti baya wadatarwa har sai ka kalli bakin mutum lokacin da yake furtawa, sannan ka iya. Akwai irin su rawum, irin su ihmam, wanda dole sai da talaqqi, da kasa da ba za ka iya ba. Ballantana ma ihmami, ihmam babu inda za a yi ka iya shi, don suna cewa dole sai ka kalli malami. Shi yasa suka ce wa laysa lil a'ma fihi nasib, makahu ba ya da rabu a cikin ihmami, dan saboda ishara ce bi shafataini bidun saut. An gane ku? Wal ihmamu itibaqu shifahi wa aida ma yusakkanu la sautun hunaka fa yahala, kamar da Imam Shafi'i ya faɗa cikin wato ainihin hirzul amani wa wajhu tahani. Kaga anan wurin wato dole sai ga ta ga malami ga kuma rauni wanda yake an nutqu bi ba'd al harakati la kamil al haraka an gane ko wa rawmuka isma'u al muharrak waqifan bi sawt al khafiyin kullu dalil tanawwala dole anan gurin sai mutun ga ga malami dan ka'idar da annabi ya koya kenan Allah ce wa innaka latulakkal qur'ana min ladun hakimin alim ana latana ma al qur'ani ana maka talqinin ka an turo mala'ika ya maka talqini ya fada sannan ka jika maimaita to banda Allah ya tsaya a gaban mala'ika da ya koya masa karatun al qur'ani sai kai kawai ka iya da kanka ba tare da ka je zan malami ba ba tare da ka je kiskadi ba ba zai tafi ba shi yasa waɗanda suka ragunce ba za su iya karatun alqur'ani ba ko ba za su iya haddace shi ba ko ba za su iya karanta shi ba ko ba su san ma'anarsa ba ko suka ragunce ba za su iya hadisi ko kaza kaza ba to sai su soki waɗannan al'amura don saboda su ba za su iya su ba su ku ka'ida ya kamata ka koya idan mutum bai iya ba ina ga samun fahimta to don haka abin da ke da alaƙa da alqur'ani na farko karatunsa abu na biyu tafsirinsa ilimomin da ke da alaƙa da karatun alqur'ani na farko ilmul qira'at domin kira'o'i ɗaiɗai na alƙur'ani mutawatirai guda goma ne guda goma kowace mutawatira ce kira'a ce mutawatira an yi ijma'i a kai ba wai guda bakwai ba yawanci waɗansu sukan ce guda bakwai saboda littafin ibnu mujahid alqira'atu sab'a sai waɗansu suka ɗauka cewa kira'o'in guda bakwai ne sannan kuma imamu shafi'i cikin hirzul amani ya waƙe guda bakwai sai suka ɗauka kira'o'i guda bakwai ne amma guda goma ne imamu shafi'i da ya yi guda bakwai ya yi bayanin su kira'an nafi' al-madani da kuma kira'ar Abdullah ibn Kathir al-Makki da Abu Amr al-Basri da Abdullah ibn Amr min Kiyami da Asim ibn Abi Nuzul al-Kufi da Hamza ibn Habib al-Zayyad da Ali ibn Hamza al-Kisa'i ba guda bakwai bake nan to sai Ibn al-Jazari wanda ake ce masa Imam al-Fanni idan malaman kira'at ko litafi suka ce kana Imam al-Fanni to an je an kare kenan wato Ibn al-Jazari sai Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Yusuf al-Jazari sai zo ya kare ta guda uku dan yi tuka zama goma wato a cikin addu'a din sa qul alhamdulillahi alladhi wahdahu ala wa majidhu was'al awnahu wa tawassala wa salli ala khairil anami Muhammadin wa sallim wa alim wa sahabi wa man tala wa ba'du fa qul lazmi huruf salatatin tatimmu biha al-ashr al-qira'at wa qula wato kaga sai kawo guda uku dan su cika bakwai bakwai na imamu shafi'i to ilmul qira'at wato yana ɗaya daga cikin ilimin da ke da alaƙa da karatun alqur'ani daga nan ilmul tajwid yana ɗaya daga cikin ilimin da ke da alaƙa da karatun alqur'ani shi ma dan da tajwidi zaka san ahkamun nunus sakinah wa tanwin al-nunus sakinah wa tanwin al-mudud makazul huruf sifatul huruf al-waqf wal ibtida da sauran abubuwa al-qalqala al-idgham wa anwa'uhu al-mutajanibain al-mutamathil al-mutaqaribain ila akhirih duka waɗannan da ilimin tajwidi mutum zai san wannan daga nan gurin sai waɗansu ilimomi guda biyu su ba karatun suke kallo ba ta hanyar lafazi me aka rubuta akan kalma to a nan gurin ne zaka nemi ilimin babbi wanda ke magana akan rubutun kalmomi kalmomi na alqur'ani da kuke gani akwai ka'idar rubuta su sun sha bamban da ka'ida na rubutu na imla'i na larabci na yau da gobe idan ka tashi rubuta as-salatu a larabci na yau da gobe zaka yi alif kai lam sai kai fa wato sai kenan sai kai lam alif wato lam alif daga nan sai kai takuri ka ka rubuta as-salatu amma in alqur'ani ne ba haka zaka yi ba zaka yi alif da lam kai sad sai kuma kai lam sai kai waw sai kai alif za akan waw din sai kai takuri in ba haka tarbita ba kuskure ke kaga da as-salatu da az-zakatu da ar-riba da al-miskatu dukkan su alifin din su ana rubuta shi alal waw saboda mai imam malik ibnu anas yace haka masa da sahabbai sun yi da haka zali ba tan yace wanda ya saba yayi bid'a dan wadancan nan farkon haka suka yi haka Imam Darul Hijra ya faɗa to kaga anan gurin wato kaga rubutun ma sai ka rubuta dan dagaji wallahi cikin waɗanda suke cewa kaza kaza inda zaka dauko mutum kawai ka tsaya rubuta mun ayatul qur'ani in kana son ka masa ta'annisi kike ba zai rubuta ba dan da dukkan wani jam'ul mu'annafu salim cikin alqur'ani ka'idar rubuta shi a wurin malaman tafsir a rubuta shi da alimja ba alubaki ba kamar almuslimat almu'minat wato almuslimat da kai mimin sai kai alija sai kai wato tagulde a ƙarshe amma idan kai alubaki to ka buga saboda me haka sahabbai suka yi dan haka zaka tsaya ba kaji ba rai ina fata an fahimta to sai kuma ka zo wato bayan ka gama ilmin babti kenan wato ilmin rasmi kenan wanda nake so ce ilmin rasmi sai ka zo kai ilmin suna ko kuma tsaye sabawa daya zaka ji makarantan bu na gida suna cewa sai zai kula ko sai ta idan da kai misali hukunta ku da suke bayarwa na tuhidi sau izhari za a yi ko ikhfa'i za a yi sannan akwai daurin boye duk yana da ma'ana da yake nufi ji wannan daurin boye to wannan musulla da kake gani ba haka ake zaba ba idan kana so kaiwa mutum duk wanda yake cewa shi kaza ne shi kaza ne sai ka rubuta masa ayatul alqur'ani ka ce wasalce ni ita billahi allazi ba zai iya wasalcewa ba tunda bai koya ba daurin boye duk yana da ma'ana da yake nufi ji wannan daurin boye to wannan musulla da kake gani ba haka ake zaba ba idan kana so kaiwa mutum duk wanda yake cewa shi kaza ne sai ka rubuta masa ayatul alqur'ani ka ce wasalce ni ita billahi allazi ba zai iya wasalcewa ba tunda bai koya ba dan ka'idar ilimi sai an koya manzo Allah sai innamal ilmu bitta'allum to kaga anan gurin wadannan ilimomi gaba da suna da alaka da karatun alqur'ani guda biyun nan na karshe da ar-rasmu da as-sabtu suna magana akan rubuta kalmomin da ilmul qira'at da ilmul tajwid suna magana akan karatun to wannan fa karatun kawai ake magana kafin a tafsira to idan an zo tafsirin alqur'ani kuma wannan baharul la sahila lahu yayin ke kuli mai fadin da wanda yake bukatar mutum ya shiga cike ya iyo ya daɗe ya dayi ko ba yadda za a yi ka iya sai ka samu malami har kawai ka ɗauki littafi ka ajiye a gida ka yi nazari ka san wani abu amma za ka jahilci al'amura da dama a lumta kai alwazabat an ka ashiyahu ka san ɗaya goma kuma sun kubuce maka to ka ga anan wurin kana da sauran aiki kenan a gabanka da haka waɗannan ilimomi da ka'idar sai an koye su a cikinsu har kawai mutum baya tsarafa rana ɗaya kawai ya yi su dole sai ya koye su kawai ba da dama a ciki ɓangarori da dama a ciki annasikul mansukh ɓangare da ilimin tafsiri ahkam wato abin nan ma'rifatul makki wal madani ɓangare ne na ulumul qur'an na abin da yake usulul tafsir awwalu ma nazal akhiru ma nazal farko abin da yake karshen abin da ya sauka dukkan da daga cikin abin da yake tafsirin alqur'ani mai girma al mutlaqul muqayyad al am wal khas yana da alaka da usulul fiqh yana da alaka mai karfi ko da alqur'ani mai girma al mujmal wal mubayyan wannan da alaka da usulul fiqh yana da alaka da alqur'ani mai girma al-muhkam wal-mutashabih dina da alaka da tafsirin al-Qur'ani mai girma bangare ne mai fadin gaske wanda yake bukatar mutum wato ainihin ya samu malami kafin ya iya shi to gaje nan sai ilimin hadisi shi ba sun kasa shi kashi biyu akwai ilimin hadisi diraya akwai ilimin hadisi riwaya ilimin hadisi riwaya shi ne kokarin tabbatar da ingancin hadisi kafin ka kafa hujja da shi dan ga kaida ta malami ba a kafa hujja da hadisi ba yi wannan shine zancen aka kafa hujja da hadisi ba'ifi idza kana fi fada'il al-a'mal a cikin ayyukan da ba wajibi ba ba maganar haramci ko wajibi ba a yin aiki da hadisi ba'ifi to amma sun manta da cewa malaman da suka madaka sun kawo sharuɗa suka fi sharuɗi na farko kada ka ɗauka cewa annabi ne ya faɗa lokacin da kake aiki da shi to idan ba annabi ne ya faɗa mai amfani ya aiki da shi sharuɗi na biyu dole abinda hadisin ya nuna ya zanto zai iya shiga faɗin wata aya ko ta haɗin wani hadisi ingantacce bi ma'ana la tastadillu bi hadha alhadith adh-da'if istiqlalan illa mutaba'atan to kaga wannan a sai sai zanto hujjar ita ce ayar ko wannan hadisi ingantacce ba wannan abin nan din bazai sannan kuma Allah ya yastadda da'afuhu kare zanto da'ifancin sa yayi tsanani da akwai da'if munjabir akwai da'if ghairu munjabir da cikin ilimin hadisi malamai sun san wannan a takaice dai kokarin gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba shine ilimin hadisi riwaya sannan bayan ka fahimci hadisi ta fuskar riwaya ya inganta Imam al-Bukhari ko Muslim ko wadansu daga cikin malamai sun ruwaito su ko sun inganta shi to sai ka zo ka nemi ilimin sa kuma ta fuskar fassarar sa kar kai wa hadisi fassara kai kadai da zakin larabcinka dan kuskuren da zaka yi yana da yawa da dama daga cikin daliban ilimi suka yi ganganci mutai dauki hadisi ya fassara shi kansa ba tare da ya koma maganganun malamai ba wannan kuskure kuma cikin rahama da Ubangiji subhanahu wataala ya mana mashahuran littattafan hadisin da muke da su kowanne da shuruhu dinsa ba ma sharhi ɗaya ba dauki littafin sahih bukhari yana da sharhi masu yawa amma ko guda biyu ka takaita ka samu sharhi mai kyau idan ka dauki fathul bari na ibn hajar al-asqalani wanda ake masa laqabi da suna qamusus sunna wato duk sinarin sunnar manzon Allah saboda fasin bakin da yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga zai baka taimako mai yawan gaske idan ka dauki umdatul qari na al-imam al-aini zai taimaka maka taimako mai yawa ko waɗannan kadai guda biyun da mutum yake da su zai samu taimako mai yawa cikin abin da ya shafi wato fassarar sahih bukhari idan ka dauki muslim ko da ka takaita akan sharhin imam muslim sharhin sahih muslim da imam an-nawawi yayi zai baka taimako mai yawa gaske idan ka dauki sunan abu daud da aunul ma'bud
ga ma'alimin sunan na Imam al-Khatabi, ga tahzibus sunan na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ko waɗannan kawai ka take sai akan su, za su taimaka muku. Idan ka dauki a sunan al-Tirmidhi, sunan al-Tirmidhi wato ainihin shi ma za ka samu littafin dama da suka sharha maka, ga Tuhfat al-Awazi, ga Arif al-Awazi na al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki, duk waɗannan za su taimaka muku. Haka idan ka dauki sunan an-Nasa'i, ko da hasiya ta al-Imam al-Sindi ka take ta akanta, za ta baka taimako mai yawa. Haka idan ka dauki wato ainihin littafin Ibn Majah, sunan Ibn Majah, ko da sharhin da wato malamin takaku ba su yi masa, ka take ta akanta, za ka samu bayani mai yawa wanda zai gamsar da kai. Sannan idan ka dauki wato ainihin littafin al-Muwatta na Imam Malik Ibn Anas, wannan shuruhu ga sunan ba iyaka. Idan ka dauki sharhi wanda yake ko na al-Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Qabas, sai wadatar da kai ko da ke bai kammala shi gaba ɗaya ba. Sannan ga sharhin da Imam al-Bazi ya yi a kan daidai Muwatta na Imam Malik, sannan ga at-Tamhid na Ibn Abdul Barr, da sauran littattafai waɗanda za su sharraha a mutum wannan. To a nan gurin shi ne, duk lokacin da mutum yana da wani littafi na hadisi, to yana da kyau ya kasance yana da wani sharhi daga cikin sharhin malamai da suke amintattu na sunna, don mutum ya riƙa duba sharhin hadisin kafin ya je faɗa mutane. Idan ga Riyadu Salihu ne da ke yana da sharhi daban-daban, ga Dalilu Salihu ne, ga Nuzhatul Muttaqin, ga sharhin da Ibn Uthaymeen ya yi masa da sauransu, da ta'liqat da aka yi masa, wannan duk zai taimaka wa mutum. Idan ka ɗauki littafin Bulughul Maram, yana da sharhi daban-daban da aka yi masa, ga Sunan Salah na Imam Sanani, ga littafai daban-daban da aka yi ko na zamani ko na da, waɗanda za su taimaka mutum ya fahimce su. Ma'ana dai kuskure ne wato mutum ya ɗauki hadisi kai tsaye cikin Bukhari ba tare da ya zo ya fassara da malamai magabata suka yi masa ba, kawai shi zai kasa hujja da shi. Idan mutum zai haka, to zai samu kurakurai da yawa duk jin larabcinka, domin larabci duk yadda ka iyaki fanni ne, amma shari'ar musulunci kuma fanni ne mai zaman kansa. Akwai wanda Allah zai masa zaman katar ya karanci larabci ya iya, kuma ya karanci shari'ar musulunci. Istilahat na larabawa ya sani, istilahat na malaman shari'a ya sani. To kaga wannan waɗanda suke da wannan kasan cikin ɗaliban ilimi su suke da rabo wanda yake mai tsoka sosai sosai. Don haka dai wannan shi ne ilimin hadisi riwaya, ilimin hadisi kuma diraya. Daga nan ilimin da ya shafi tauhidi, kuma a gaskiya in dai tauhidi ne na ahlus sunna tsantsa, kusan zero, ka iya cewa kamar zero muke a nan ƙasa. Domin tauhidin da duk muke karantawa na littafin asha'ira ne, asha'ira kuma ba su cikin ahlus sunna. Ma'ana in an sa su a cikin ahlus sunna, sai dai ana nufin ahlus sunna gaba ɗaya bil mafhum al am, duk da shi'a, kishiyar shi'a, to asha'ira suna ciki. Amma ahlus sunna tsantsa wanda suka shiga a kan wannan kuma tafiya abin nan da sauransu, a takaice dai ilimin tafiya a girma ne a kuma kasi biyu ko da kusa zai kuma ce wata turin mazaha da yawa daga cikin mata a farfar ne mai ilimin saboda haka mazhabi kenan na biyu. Daga nan sai mazhabi na uku da Imam Shafi'i, tun da shi almajirin Imam Malik ne. Daga nan sai da Imam Ahmad bin Hanbal, wanda shi kuma almajirin Imam Shafi'i ne. Waɗannan mazahib gaba ɗaya, babu ɗaya daga cikin malaman nan da ya zo ya sa musu suna cewa sunan mazhaba ta kaza, sunan mazhaba ta kaza, ko ya sa tarihin kafa ta daga yau an kafa mazhaba kaza, sunan ta kaza. Babu wannan a tarihi. Kowanne cikin su ya yi karatu, ya yi ilimi, ya karantar da mutane, kuma yana da ka'idoji na istinbati wanda su ne mazhabin nashi, ka'idoji na istinbati da ya gino a kai, wanda ya saba wancan koyi daidai da wancan koyi nuri, kaza suka saba nuri suka rabu da juna da sauransu. Amma dukkaninsu ba sa adawa da juna, ba sa gaba da juna, zurriyatan ba'daha min ba'd, wallahu samiu alim. Kuma kowanne ɗaya daga cikinsu ba shi kaɗai ba ne malami a zamaninsu, amma kowanne Allah ya ba shi karɓuwa wanda ta ɗaura sauran malamai da suka samu a zamaninsu. Ko ba shi ne ya tsara sauran malamai ilimi a zamaninsa ba, amma Allah ya ba su karɓuwa sama da tasu. Kun san karɓuwa abu ne daban, ta sai babban da ilimi. A nan cikin garin Kaduna sai ga Allah bai wani mutum karbuwa a cikin jama'a, ga waɗansu malaman da sun isa su karantar da shi, Allah bai ba su wannan karbuwar ba. Yanzu mu irin mu kananan almajirai, akwai malamai na a Kano waɗanda sun karantar da ni ko dai karatun alkur'ani hannu haddace hannu zo nesa su, ko waɗanda na yi karatun ilimi a zaure a wajensu da sauransu. Amma kila za ka samu wani daga cikinsu a unguwarsu ba a kammala saninsa ba, irin yadda aka san Jafar a unguwar shi malamin, ko malami na ne har gobe, kuma har yanzu in zai zo zai yi karatu zai faɗi abubuwa na ilimi saboda wanda zan faɗa, amma Allah bai ba shi karɓuwa ba. Kasancewar jama'a sun san Jafar baya nuna na fi ilimi, baya nuna na fi takawa ko tsoron Allah. Wannan jarrabawa ce Allah ya soye mun ta wannan ɓangaren, ya ga zan ci ko ba zan ci ba. Da haka shuhura daban, ilimi kuma daban. Domin duk marubuta tarihi sukan ce Al-Laysu bin Sa'ad, wanda yake sa'in Imam Malik ne, mutumin Masar ne, sukan ce ya ƙara Malik ilimi na hadisi da fiqh guda daya, sai suka ce illa anna ashabahu dayyahu, sai dai almajiransa ne suke ragwaye ba kamar almajiran Imam Malik ba. Almajiran Imam Malik sun yawo da fatawarsu sun kai duniya, almajiran wannan kuma sun zauna ba su yaɗa ta ba. Wannan kan har yanzu za ka samu a wata unguwa almajiran wane suna da kwazo da himma da yaɗa dawa, almajiran wane kuma su ba su da kwazo, ba haka wani ba ko yanzu? Ko yanzu haka ne, akwai yanzu za ga almajiran suna da kwazo, sun yi kokari sun gina masallaci, sun gina makaranta, sun yi tunanin abin da malami yake suna yi, akwai wanda almajiran su rabuwa ne, haka ne ko ba haka wani? To wannan daban, kaga ilimi da ban shuhura daban. Imam Malik ibn Anas ya san haka dangane da Laysu bin Sa'ad. Dan Laysu bin Sa'ad shi bayan kasancewarsa malami kuma ga wataccen attajiri ne, amma dai da Imam Malik ya fi su kokarin karantarwa sama da taji, kuma yana da karɓuwa, sai ya ce to bari in tallafa wa rayuwarka dan ka ci gaba da karantarwa, a ci gaba da cin moriyar iliminka. Bai masa hasada ba, da kai sai ya ce cewa Imam Malik idan wani abu na kunci na rayuwa ya shafe ka, dan Allah kar ka ce za ka tafi kasuwa da kanka ko ka je noma, turo min, sai ya turo masa, sai ya aika masa abinci na wata ɗaya, na wata biyu, na wata biyar a gidan Imam Malik, ya ajiye kawai ya ci gaba da karantarwa. Saboda zurriya ba sa faɗa, ba sa rigima, ba sa hayaniya, ba wai ƴan adawa da juna ba ne yadda ƴan jam'iyyar siyasa take, ba haka take ba, ba jam'iyyar siyasa ba ce ba, addini ne, karatu ake a karantar. To saboda haka a nan gurin, wato idan mutum ya karanta fiqhul mazhab, sai kuma ya yalwata ya karanci fiqh gaba ɗayansa, fiqh mazhab a matakin farko, fiqh gaba ɗayansa a mataki na biyu, don kullum mutum yana neman ilimi ne, ba a cewa ya kare. Abinda ya cutar da ilimi a nan kasar fa, abinda ya cutar da ilimi a nan kasar, sanan koyarwa da muka taso muka samu, akwai wanda yake da amfani, akwai wanda yake bukatan gyara. Kaga sanan koyarwa wani zauri, abu littafi min gilafin ila gilaf, karantarwa ce mai kyau, ka karanci littafi daga farko har ƙarshensa. Amma yawanci za ka ga malamai sukan ƙayyade mutane a waɗansu babuka, inda shi aka ƙayyade shi sai ya ƙayyade ka kai. To sai ko mutane masu neman ilimi idan ɗalibai goma suka zo, bayan da za a yi matakin fahimtar sai ya zama ɗaya, dole ɗaya zai fi sauran. To wanda ya fi sauran nan, in wannan zan ɗora masa babu ɗaya, wannan ya kamata ya ɗora masa nawa? Biyu. Saboda ya fi sauran fahimta, ba lallai ba ne ba da wannan su fara muku tasar tare su ƙare tare. Shi ne wanda zai iya gama cikin wata shida, wannan kuma sai ya ce kada shi da yanayi. To wannan shi ne kawai gyaran da karantarwa take bukata. Ma'ana daƙile mutane, sannan wani lokaci da yake akwai ƴan bid'a cikin malamai da suka karanta irin wannan fiqh, to ita kuma bid'a kullum akwai san kai mai tarin yawa a cikinta. To malamin bid'a kuma baya son ɗalibinsa ya zama zakara, sai dai ɗansa. Baya son almajiransa ya zama zakara, sai ɗansa. Kullum daƙile ta zai kai almajiransa, sai dai ɗansa. Da haka ka koro karatu na ganin kana fahimta, da ka zo sai an zo wurin kwana, dole ka saka burki an zo wurin kwana, haka ba ne? Malam zan iya ba bibi mu na kyana ne in karasa idan ka ga karifin mutunci an zo wurin kwana. Haka za ka yi tun daga hadirin Ismawi Iziya askari har ka je muku tasar, da ka je muku tasar dama sun sa masa suna a burkin tsohon yaro, ka ga ya kashe maka zuciya cewa daga muku tasar da sauran ilimi, to shi kuma ya gama da kai. Ya gama da kai. الشيخ محمد الامير الشنقيطي ملتف اضواء البيان في ايضاح القران بالقران شي ده فارن ماي علمي وسي ده جما ده مختصر فن ده فارن ماي علمي يا جما ده مختصر يا كرنت الفيه ابن مالك يا حدث بيتي لا اشعار العرب كتن دبو ما شافيو بيتي yake gudunarsa kenan wajen neman ilimi. Da ya je wurin malamin da zai karanta lamiya cikin Islam cikin ilimin sarfu, a waƙe ya gabatar da kansa a waƙe na larabci. To kaga inda aka yi imani da ilimi kenan, amma mu wajen mu sai mutum ya dan karanta kaɗan it sai ya ya bari haka, sai ya nemi nadi sai mutane su bi shi, shi kenan sai mutum daga nan kuma ya daina ilimi sai dai ta albarkatar makaranta. To wannan shi ke cutar kanmu. Ba laifi bane ka karantar ko kai wa'azi, yana da kyau jama'a su karu da kai da iliminka da abin da ka sani, amma laifi shi ne ya kasance wai daga ranar da ka fara fitowa kana wa'azi daga nan ka dana neman ilimi sai dai cin albarkatun makaranta. To wallahi ka cuci kanka kuma ka cuci al'umma. Muhammad Aminu Tankiti yace lokacin da naje wajen wani malami daga cikin malamai na zan yi karatu, sai yace duk abin da zaka karanta yanzu fardu kifaya ne, domin duk abin da ke fardu ainin ka san shi. Yace haka ne, ko ba so ne, yace amma kai game da kai fardu ainin ne. Sai sai ya zaka ce sauran mutane ya zama fardu kifaya, a kansu ne ya zama fardu ainin. Yace kai kadai kana iya haddace abin da sai an samu mutum goma su haddace. A sai kenan duk garin da ake bukatan malamai goma su wadace su, in ka je kai kadai ka isa. To a sai kenan kai yanzu idan ka tsaya akan inda ka tsaya, ka tsaya akan mutum da ya ana bin ka bashin tara ka cika. Yadda malamai suke kenan, yadda malamai na gari suke kenan. To saboda haka a nan gurin fada da ilimi a wannan bangare na da muhimmanci sosai, ilimin fiqh da tauhidi da qur'ani da sunna. To wadannan sune ulumul ghaya wal qasd. To daga nan sai ulumul ala. Ulumul ala kuma sune dukkan ilimin da yake laysa ghayatan fi haddi zatihi walakinahu wasilatan ila ghayrihi min al ulum. Shi karan kansa ba gaya bane, amma zai taimaka maka ka san wancan ɗaya daga cikin guda hudu. Ba yanda za a yi ka san Qur'ani din ko hadisi ko fiqh ko tauhidi sai kana da ilimin larabci. Dan Qur'ani da larabci aka saukar da shi. Allati inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummi kitabi ladaina la'alimul hakim. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. لسان الذي يهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. دول سيكات الله رسي لك يسان القرآن. دول من يسان الله رسي وما يسان لسان القرآن تدام هنا واساني. شكما إلم الله رسي إلم مين كسي هدو. In ka dama ka dunkule su zama uku. Ilimi na farko al-mufradat, sannan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci. Idan an faɗi kalma ka gane ta, kuma ka iya maida ta zuwa ga danginta, ko idan an kawo maka ita ka mayar da mu zuwa ga asalinta. Ina fata an fahimta. Idan ka yi kalma za ka iya mayar da mutane zuwa ga asalinta. Wannan ka san kalmomi na larabci kenan, kana da vocabulary yana wacce cikin harshen larabci. Za ka san wannan ne ta hanyar karanta lugha, in dai a karatu na zaure ne ana karanta lugha tun daga Sudaniya har kai ta yin sama, kai ta yin sama. Waɗansu kan fara daga Alburda su karanta Ikirimiya su karanta Daliya har a je maqamatul Hariri. Wannan yin wannan tsari ka bi, yawa makarantu ne na larabci ka riga ka san ana karanta adab, wanda ya kunshi bangalori daban-daban. Akwai waka, akwai rubuce, akwai rubutaccen, akwai magana ta zubi da khutba da sauransu. Mutum zai san ɗaiɗaikun kalmomin larabci. Daga nan gurin sai ilimin nahwu. Ilimin nahwu zai taimaka maka wajen ligirafi, wajen sanin kalma, wajen sanin matsalin da ya dace da kowace kalma. Sannan wata kalma ce take karɓar canji, wata ce ba ta karɓar canji, ma'ana al-mabniyya wal-mawraba kenan. Daga nan sai ilimin sarf. Ilimin sarf shi kuma baya damuwa da wusulla, yana damuwa ne da biniyatul kalima, gangan jikin kalmar ya kamata, ya za a tsaga ta, ya za a dira ta. Kalma ce mazida ko kuma jamida, ta kabin ziyada, wallah na ta kabin ziyada. Duk wannan sarf kenan. Sannan sai ka zo ilimin balaga. Ilimin balaga da bangalolinsa guda uku, albayan da almaani da albadiyya dinsa. Waɗannan su ne ake kira harshen larabci. Wanda ya karanta waɗannan ya karanta harshen larabci, wanda ya san su ya karanta harshen larabci. Sannan in za ka karance su ba wani wahala sai mai matuƙar yawa ba, ya danganci ƙwazonka da himmarka da zuciyarka. Nahwu abin da ake bukatu ba na shi bane ba, ya zama na Allah maɗaukakin sarki, da haka ya zanto ba a gadon shi. Mutum ba ya mutuwa a gaji masallacin, za ka karance su ba wani wahala ce mai matuƙar yawa ba, ya danganci ƙwazonka da himmarka da zuciyarka. Nahwu abin da ake bukata a cikin nahwu wato ba ya da yawa, amma akwai abin da ake kira falsafat nahawiyya, domin kowane irin ilimi falsafa ta shiga cikinsa, wasa da ƙwaƙwalwa ta shiga cikinsa. Amma tsantsar nahwu ɗin ba ya da wahala sosai, za ka iya shi. tsantsan sarfu din shi ma baya da wahala balle tana balaga kuma abin da yake bukata shine at-tamarruf mutum yana yau da gobe kana koya sannan kana kokarin rubuta wasiqo da larabci zuwa ga abokananka su ma ka matsa su rubuto maka da larabci duk inda ka zo nan abu da larabci kana karantawa kai kokarin yin intikadi cewa wannan rubutun yayi daidai ko bai daidai ba akwai balaga a ciki ko ba balaga a ciki sannan kana kokarin yin larabci da baka in ka da ɗan uwanka ɗalibai kai kumfal a gyara ma ka gyara kenan in ka je wajen malaman ka haka kai magana da larabci in kai kuskure a gyara maka da haka mutum zai kware kana sauraron tashoshi na larabci jaridu na larabci rubuce-rubuce na larabci kamar yadda jahil yake jahil saboda bala'in karatu bayan littattafansa na gida sai ya je wurin masa sayar da littattafai sai ya biya haya zuwa safe lokacin da za a kulle rufi a cikin littafin a buɗe don ya karanta littattafan da bayar da su a labararinsa na gida shi ya sa idan kana karanta littattafansa irin su al-bayan wa tabayyun irin su al-hayawan za ka san cewa lallai lahu ittila'un wasi' haka a malamai na wannan zamanin akwai ɗaya daga cikin malamanmu da ya bar jami'a ta islamiyya yanzu yana Qatar wato Dr. Akram Ibn Ziya al-Umari wanda a kowane yini ko ka ce kowane 24 hours yakan karanta shafi 300 ka'idar sa kenan ya karanta shafi 300 ka'idar da ya dauka wa kansa kenan kawai wani shafi 300 wani da larabci wani da turanci shi dai sai ya karanta shafi 300 sawa'un littafin tafsiri ne na hadisi ne na tarihi ne jarida ce majalla ce shafi 300 almuhimmu an takra sai dai karanta kawai karanta haka ake bukatar kwazo da nasi to saboda haka larabci dole sai mutum ya san shi dan shi ne makamin ka dan dukkan littattafai na ulumul islamiyya da larabci aka yi su za ka samu a yanzu da yawa daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi ko waɗanda suke yin wa'azi wani kuma zai karanta fiqihun fa ba da fiqihu ya karanta shi na gida ba a zaure ya karanta a littattafai ya samu sharhin da aka yi wa muwadda cikin turanci da shi ke karanta fiqihu ko mutum ya fito ya wa'azi ko ya fatawa ko sharhin riyad as-salihin na turanci ko sharhin bukhari na turanci ko sharhin muslim na turanci wanda fassarar mutum daya game da duk wani littafi da ka dauke shi daga wani yare zuwa wani yare a ka'idar ilimi ta duniya a yau wanda ɗakunan bincike suka yadda da ita ba a yadda da ita sai an samu wani kwamiti na malamai sun yi jita an yi gyare-gyare saboda lokacin da za ka ɗauki yare zuwa yare kamar yanzu in ɗauko larabci zuwa hausa sharaɗi guda biyu ne dole sai na zanto na san larabci kuma dole sai na zanto na yi wa hausa kyakkyawar fahimta in ba haka ba sai in yi kwaga yanzu misali za ka zo ka karanta fadin Allah ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin sai ka fassara da Hausa ka ce me wacce ita ce gida ta lahira a Hausa wacce ita ce gida ta lahira wannan Hausa ce ko gwaranci to kai kuma ka kalle cewa ad-daru ala rabsi wato muannas ne amma kuma a yarenka na Hausa gida mace ne ko namiji namiji ne a larabci kuma mace ce to in dai ka san duka yaren guda biyu sai ka zo ka ce wancan shine gida na lahira na ja'aluha wanda muka sanya shi muka tanade shi lillazina la yuriduna uluwan bil ardi wala fasada wala aqta to ka gama yin tarjuma yanzu sai ka tafi tafsiri ka ce na faɗa haka duk da na ja'aluha dabiri ne yake yi da koma zuwa ga mace dan su larabawa gida a wurin su mace ce amma mu a Hausa namiji ne kaga anan gurin ka bayo mai taurari fa'ida biyu fa'idar ɗaya kun kalmomin larabci da kuma me Allah yake nufi da zancensa amma yawanci masu fassarar yau wani tafsiri ɗaya kun kalmomin larabci suke ba muhimmanci ba abinda Allah yake nufi da zancensa ba shi yasa sai mutum ka zauna ka shiru kai ana ta yi kai dai ka samu lada amma ka fahimci me malamin yake ba ka je wurin tafsiri ka samu lada amma me malamin yake wallahi baka gane ba to dole kana buƙatar yalwar yarukan guda biyu sawa'un turanci larabci sawa'un turanci hausa sawa'un larabci hausa kana buƙatar sanin duka yarukan guda biyu sannan kake tare da talimi da aka amince da ita a duniya dan haka anan gurin sanin harshen larabci dole ne ga ɗaliban ilimi ba shi muhimmanci abin da yake laifi shine mutum ya san larabci ya takaita a kansa akwai waɗansu da muka gani malaman larabci ne a mataki na jami'a hasala da PhD amma sai suka tafi ta akan su, inda zaka zo wurin su zaka karanta ahmadi zaka samu musu iya ba, don su karanta shi bai iya ba. Larabci sai karanta as a language a matsayin sa na yare, amma ba su karanta shari'ar musulunci ba, to kaga wannan ba zai taba zama malami ba. Idan an tafi sai a ce malami ne a larabci amma bai karanta addini ba, don shi addini sai ka karanta shi daban. Kai amfani da larabcin ka wajen karantar addini, shi larabci ne sai ka yi hadda zaki shi da dai bai kai ka aljanna ba dan ka larabci. In ba haka ba da su Abuja da Bola su ne yan gaba a aljanna. Larabawa ne kwararru, to amma sai Imrul Qaisi masu bala'i iya larabcin da dai yan aljanna ne, amma larabci kai bai kai mutum aljanna ba sai ya karanta mai shari'ar musulunci. To ko babu yanda za ka san shari'ar musulunci sai ka san mai larabci. Duk wanda za ka ga ya fahimci shari'ar musulunci to ya iya larabci, amma ba dukkan wanda ya karanta larabci ko ya fahimci shari'a ba. Idan wani ya zo duk wanda kuna tattauna da shi a larabci ka ji bai iya ba kuma yace ya san shari'a to kare yake bai san shari'a ba. Duk mutumin da za ka ba shi littafi ba wata lika sai ya karanta ma ya kasa karantawa, ko kuma in ya karanta zai ta dukan shi bawai yana mai hangurba ga Khalil bin Ahmad Farahidi, yana mangare su Zajjaj suna har su kasan bai sa abin da yake ba. Sai dai kawai a rufa masa asiri shi mai albarka tun makaranta tun da ya naɗa kansa ko kuma yana cikin malamai. Amma dai ba zai yi ka ce mutum malami ba ne mai san larabci ba. To daga nan gurin cikin ilimomi da ake kira ulumul wasa'il ko ulumul ghaya, akwai ilimin usulul fiqh, akwai ilimin mustalahul hadith, akwai ilimin al-jarh wa ta'dil. Haka ake farka kalmar al-jarh wa ta'dil. Naji wani malami ya ce al-jarh wa ta'dil, wannan dai haka naji, amma dai ba haka take ba. Al-jarh wa ta'dil, saboda haka waɗannan ilimomi ne da duk suke buƙatar mu tashi himma a kansu da ƙwazo da himma ce. Ya ‘yan uwa, ilimi yana buƙatar kuma a daɗe ana yi, baya buƙatar takaitaccen lokaci, yana buƙatar lokaci mai tsawo. Ilimi yana buƙatar ka samu malami, kai kaɗai ba za ka sai littafi ba a gida ka samu ilimi. Ilimi yana buƙatar ƙwazonka da himmarka, ilimi yana buƙatar hana ido barci, ilimi yana buƙatar a tazarru mutum ya bar gari wani lokaci ya je garin da ba nashi ba, domin a garinka kana da abokanai kana da ‘yan uwa, za a faɗa maka an haihu a wuri kaza, za a ɗaura auren wani, wani ya mutu za a je makabarta. Duk waɗannan suna cinyewa ɗalibin ilimi lokaci. Ibn al-Jawzi idan rigarsa ta yanke ta rage sai ya aji, idan takalminsa ya tsinke sai ya aji. Sai ranar da wani ya ce zan kawo maka ziyara sai ce to ka zo na kaza, sai ba shi daidai lokaci. A lokacin ne zai ɗauko ka zo ziyara kuna hirashi kuma yana ɗinkin rigarsa, kana hirashi kuma yana mahon takalminsa, saboda yin amfani da lokaci. Ba abin da yake da tsada a wajen ɗalibin ilimi irin lokaci. Lokaci innama hiya daqa'iq wa sa'at, innama hiya al-ayyam wa al-layali. Daƙiƙa daƙiƙa ne, mintuna awanni dare da yini su ne lokaci. Ɗalibin ilimi dole ya samu cikakken time table, wanne ne lokacin hira, wanne ne lokacin karatu. Ba a ce ba ka yi wa dukkan jama'a tawaye ba ka magana da kowa. Al-insanu madaniyyun bi tabi'i, dole wani makwabtaka da kai kai makwabtaka da shi, ka zama sirikin wani, wani zama sirikin ka, ka zama ɗan wani wata rana za ka zama mahaifin wani, kanan wani wan wani. Dole wannan akwai ar-rawabit al-ijtima'iyya, alaƙoƙi na zaman tare, ba ka iya wasu tawaye gaba ɗaya. Sai dai kar ka yarda su cinye maka lokaci a matsayinka na ɗalibin ilimi. Wannan ita ce hikimar da ta sa waɗansu suke yin barin garinsu don su je wani gari neman ilimi. Abin da za ka karanta a garinka na shekara guda, in ka je wani gari sai ka karanta shi a wata biyu. Saboda a garinka ba ka da lokaci sosai, za a cinye maka lokaci. A wani gari ba ka da aboki, ba wanda ka sani. Abin da kake kenan sai ka je kai. To da haka dole sai ɗalibin ilimi ya dage, sai ɗalibin ilimi ya taƙaita barci. Ma'ana taƙaita barci ba na nufin kar mutum ya yi barci, don buƙatar ɗan adam ce dole ya yi barci. Amma a cikin 24 hours likitoci sun ce ka samu barcin awa 8. Ina ganin barcin awa 8 to yana da yawa sosai ƙwarai da gaske. Tajriba gwaji ne yau da gobe ya nuna ɗan adam zai iya rayuwa da barcin awa 5. A cikin kowane 24 hours ka samu barcin awa 5 ya ishe ka, ballantana ka kai awa 6. To wannan kuma sai ka yi kasafinsa, don ɗalibin ilimi yana kintatan lokaci. Lokaci mafi tsada a sulhul akhir min al-layl, ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe, daga karfe 4 har zuwa rana ta fito, lokaci ne mai tsada. Kar ya zanto wannan yana cikin lokutan barcinka. Sannan daga cikin lokaci mai tsada akwai bayan la'asar, lokaci ne mai albarka. Kar ka yarda wannan ya zanto yana cikin lokutan barcinka. Sabarcinka tsakanin karfe 10 na dare sha 1 sha 2 daya biyu uku hudu kaga har ka samu shidan ba idan ka tashi zaka ji ka samu wadataccen barci kada ka kwanta sai daya ka tashi wannan karfe hudu ma'ana ka samu awa biyar bayan sallar azhar kafin asar kuma ka sake kwanta kai kailula manzo Allah ya ce kailu fa inna siyatan la taqilu kullun kayin kailula shine barci ko hutu na bayan sallar azhar dan sai dalu ba ka yin hutu bayan sallar azhar wannan hadisi ya buga mana kusa aka kuma dai ba dukan mu ne muke hutawa din bayan sallar azhar to wannan idan mutum ya kasa lokacin lokacin asuba yana da tsada manzo Allah ya al'umma addu'a Allahumma barik li ummati fi bukuriha ka tambayi dukkan wanda ya haddace alqur'ani a karatu na gida har da aka yi a lokacin tashi tafi tsayawa sama da wanda kai da rana wacce ce haddace lokacin tashi wanda za a tashi ku cikin dare da asuba akan tashi mu wani lokacin karfe 3 na dare wani lokacin karfe 4 na dare kai ta karatu har garin Allah ya waye sannan ka fita je ka nemo abin da zaka ci sannan ka sake dawowa karatu to wannan lokaci annabi ya wa al'umma addu'a Allahumma barik li ummati fi bukuriha kuma lokaci ne wanda tajriba ta nuna yana da albarka inda zaka yi a cikin awanni biyu ko uku na sassafe da rana sai kai awa biyar baka iya ci masa sallah ba a wannan lokacin duniya shiru amma da rana ga karan mota ga kujin mutane ga hayaniyar mutane ga kaza amma wannan lokacin shiru kana duk kuma yana buƙatar shiru lokacin da zaka yi shi sai ka dauko kai ka ga dai a lokacin jahiliya ya rayu amma tunda tajriba ta rayuwa ta nuna lokacin asuba yana tsada iki ta wa kada aftadi والطير في وكناتها بمنجرب قيد الأوابد هيكل مكرم يفرم مقبل مدبر مع القجل مجسخر حطه الطير من علي يكي لكي تاشد ستا في أدب لوكة تنطوط أي ما سنة تكي شيء تسو سفتوا ويشي يا فتنطو سمكو كاسمكو في الدنيا دوان لكي تنطو سمكو أمانة وانا في سمكو وانا أشيين سمكو همتي دكوازو dalibin ilimi sai dai sai da lokaci ya barci a wani lokacin amma ba barcin safe ba barcin safe yana yi hasarar kansa lokacin yin tsadar annabi wa al'umma addu'a a ciki sannan dalibin ilimi yana buƙatar dan abin da ya karanta ya rinka kwatanta aiki da shi dalibin ilimi yana buƙatar dan tsene cikin maganganunsa me zai ce me zai faɗa kada ya rinka magana irin ta sauran ga magarin mutane in sauran mutane aikin su yi da mutane da zagin su da cin mutunci shi ba haka yake ba in sauran mutane suna harbati da maganganu da yawo da jita-jita su ba haka yi ba ɗalibin ilimi yana da tsowa ba dukkan abin da ke je ke yaɗawa ba kawai dan da labari ya zo na jita-jita ba ya yaɗa shi ɗalibin ilimi na tsantsaye ne an gane ku to haka ake bukata ya talibul ilmi basiril waraha wajannibin nauma watruki shibaha dawim ala dars la tufarikuhu فالعلم بالدرس قام وارتفع يا كتال من علمي باسر الورع كذلك كنا جدون سيني لقود الدنيا وجنب النوم كان يسنتي برشي وطرتي الشبه كان يسنتي يوم كوشي إلا كتابنتي كثير ذاك ذكابين ذي نوع إلا كنا سنتي كراسو ذاك مذاكرة إنكو حسين ككوشي ذاك ذونا مذاكرة والله بكي ذاك ولما لبنه كما يجي سوا إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة إذا انت يقول شيء كنا ننتم أدنكما سيداكو شيء هنك لنسى قباتي سيدا مكلمان هنك حكمة سيدا مكلمان حكمة قبتي قباتي سيدا لنكو شيء بلا سيئ عبادة تودن قلبي إلمين وردك إلم وردنا على أمره سننكو عبين دي فقومي مهمة تجلس وران الله ba wanda zaka tambaya ka ce dan me kake neman ilimi ba sai ya ce maka dan Allah shi ko ilimi kowane irin ba'a iya neman sa dan Allah amma da ilimi sai sai daga shi kafin mutum ya neme shi dan Allah da wuya mutum ya yi ilimi ba dan shi ba shi yasa magabata ɗaya daga cikin su ke cewa mun nemi wannan ilimi a farko ba dan Allah ba amma daga baya ne Allah ya samu muka canja niyya din ya zama dan Allah amma a karan fadi akwai abokanai akwai sa'anni wanda dole sai ka rinka nuna gogayya da kana san ka nuna kafi su suna son su nuna sun fi ka duk mutumin da kuke falon juna da wuya ka iya sallama masa da wuya iya sallama maka mai tsoron Allah ne kaɗai zai iya sallamawa wanda yake tsaransa ko sa'ansa to musamman ilimi ilimi sai mutum ya tsarkake niyya tsakanin shi da Ubangiji kar ya ɗauka cewa ba zai kuskure ba a ya yi kuskure wannan daban abin da yake aibu shi ne mutum ya zoge a kan kuskurarsa a ce ka yi kuskure ya ki zanyewa wannan ba kanta ce ta mutanen kirki ba wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lahum wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sayin Allah na garke idan suka aikata wata alfata ko suka zalunci kawunan su sai su tuna Allah sai su nemi gafaran zunuban su sun san ba mai zasu zalunci sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba sa zartewa akan kuskuren su wa hum ya'lamun sun san kuskure ne dan ina wa'azi dan ina fadakarwa ba zan bazan ya kuskure ba kin ko ka dauka ga wannan da ba zai kuskure ba cikin mutane aqida ka ta zama kafiya dan shi Allah suke da aqida sai ismu sulaiman duk wanda ya kai jagora a ce masa imam sai dauka to masumi to ya zama masumi ya zama daidai da annabi shi amma dole ka yarda da Abubakar da Umar da Uthman su ne khairatu khalqillah ala al-itlaq dukkan su ko ne yayi daidai kuma yayi kuskure sun tabbatar da kuma tarihi ya nuna haka amma me yafi yawa tsakanin daidai da kuskuren su daidai dan haka da Imam Malik ibn Anas da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal sun yi daidai sun yi kuskure amma me yafi rinjaye a cikin lamuran su daidai ake ana bin su ne dan saboda rinjayen daidai din su ba dan ba ta kuskure ba dan lokacin da ka dauka ba ta kuskure ya zama akida ta siyan cikin kina ba dan fahimta amma suna daidai suna kuskure daidai din su kuma ya nanninka ninkin ba ninkin farafaran su ko ba ta yin kuskure sun san kuskure ne da gangana sai dai su yi istihadi a yi rashin sa'a su saba wannan kuma mu'jiza ce ta Allah madaukakin sarki dan yi nuna shi kadai ne wanda yake la yadullu wala yansa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi to wannan shi kadai ke wanda hula shirka la amma daidai da mantuwa a matsayin mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mantuwa Allah ya sanu qari'uka fala tansa illa ma sha Allah zamu karanta da alqur'ani ba za ka manta ba sai abinda Allah ya so wannan istisna ne yake nufi sai fassara mana shi cikin hadisi an zo sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata sura sai ya shiru ya sake karanta ta kafinta ya sake ya shiru daga nan kawai sai ya rukuci bayan an yi sallama sai manzo Allah ya waiwayo yace aina ubayy ibn ka'b ina ubayy ibn ka'b dai na cikin zalatan alqur'ani sai yace gani manzo Allah yace me yasa da kabilai shiru baka tana mun gaban ba sai ya haɗa manzo Allah na sani ko an shafe ayar ne sai manzo Allah ce daga yau idan kuna karatu a baya na kuka ji layi shiru tsawon lokaci to kila na manta ne ku tana kada ni ta daban hikimar Allah ya kaddarawa manzon Allah mantuwa dan Allah ya kadai ta shi kadai a matsayin shi ne baya mantuwa dai in manzon Allah zan so baya mantuwa to ya tarayya da Allah kenan cikin wata sifa daga cikin sifofin sa Allah kuma wahdahu shi kadai ke tallin tal la sharika lahu to waɗannan al'amura dukkan su ilimi ke tabbatar da su daga cikin mutum baya hanzari wajen yanke hukunci a nan wurin nake so in ce sauran ɓangaren na muhadara wallahi sai dai in faɗe shi a matsayin kidaya amma ba wai in yi muku don kun je yanzu wannan ma ban gama ba ko kuma kun cewa maganar muhimmanci ilimi da kuma sana'a ce ko aikin yi ko wane ne ina za mu shiga wata sana'a yanzu ga waɗannan al'amura ma wannan ma na kasa zuwa ƙarshen sa har yanzu bari in kidaya muku wancan kawai waɗansu nasoshi ne don hararo kawai wanda suke wannan muhimmancin neman na kai da sana'o'i farko kasuwanci saye da sayarwa Allah ce wa ahallallahu al-bai'a dukkan san ayar ba da wata wahala Allah ce laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-masjid al-haram ubangiji ta Allah ce ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bai'a ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هذا هو قصة الآية وكذا الآية يسرى أن مهمة كاسوانت أعيك مجر كن يشكروا كن مسلم في أنت باب الذي كي يسير سير وأتكي لغاية ما كأيك مجر كبا إن هذا هو الذي كرمان جناب يجي أيك مجر با ياتب بتسكين حديثي لك عبد الله عمر أنت بي من ذا الله أي الكسب أطيب أي الكسب أطيب أتكين هنجر لمن كتير وسيت فتفتع سيما ذا الله أتي عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور aikin da mutum zai da hannu ya tsafta faka lini ko ba haka ba aikin plumber mai aikin pompo aiki na electrician mai aikin motar lantarki hada waya da waya sana'a da kira kafinta duk waɗannan ayyuka ne na hannu ɗinkin hula, ɗinkin kubta, balakura, duk ayyuka ne na hannu. Noma yana iya shiga cikin wannan ma'anar, ayyuka ne na hannu, amalun rajul biyadihi, waɗansu malamai suka ce har at-tahsis zuwa ciyawa ayyuka ne na hannu. Annabi yake ba aikin da yake wannan tsaka abin da zaka yi da hannu dan ka samu kuɗi, gyaran mota, gyaran agogo, gyaran keke, makaneza, duk ayyuka ne na hannu. Sai ce kullu bai'in mabrur, da dukkan wani kasuwanci wanda babu yaudara a cikinsa. Wani hadisi na cikin al-Mu'jam al-Kabir na Imam Tabarani. Hadisi na biyu daga al-Miqdam ibn Madiya Karim daga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma akala adamiyyun khayran min amali yadi, yace tun da dan Adam yace bai taba cin wata noma da zai kai bakin sa ba, rufi tsafta mafi zama halal tsantsa sama da abin da yake da hannunsa. Sai yace wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadi, annabin Allah Daud alaihi salam ya kasance yana ci daga gumin hannunsa. Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Zuwa ita ce sa'un kana da kulkulab za a ci ko da ita ce a kawo gari, ko kuma kai mazaunin karkara ne za ka yi kawo bakin hanya ka sayar. Manzo Allah ce la an ya'khudha ahadukum ahlubahu fa ya'ti bi hazmatin ko uzmatin min haqab, mutai ya dauki igiya ya je daji ya kawo kai guda na itace ala zaharihi akan gadan bayansa, fa yabi'uha ya sayar, fa yakuffa biha wajhahu ya kare mutuncin fuskar sa daga roƙon mutane, khairun lahum min an yas'ala an-nas, ya fi masa alkhairi saboda ya roƙi mutane saboda ya fara koma wala a tawhu amma na uku sun ba su ko sun halaci. Wannan hadisi Bukhari ya rawaito. Noma, sa'un noman rani, noma na damana, kayan abinci, kayan lambu, ya tabbata cikin hadisi manzo Allah ce man gharasa gharsan, dukkan wanda ya tsawalar da shi, wanda tsawalar da shi ko ya shuka wata shuka, lam ya'kul minhu adamiyyun wala khalqun min khalqi Allah illa kana lahu sadaqa, babu yadda za a wani dan adam ya ci ba sai sai wani ko wani halitta cikin halittar Allah ba sai sai wani tsoron sadaka ka ba da hannunka. Wato da zaka yi noma kuma ya kasance kwari ko kwari sun ci gaba ɗaya ba kai hasara ba, duk abin nan da ka noma wata halitta ta ci, tun daga tururuwa da zaka kai raminta da sauran tsuntsaye da fari, kana da lada a wajen Ubangiji. Haka manzo Allah zai yi cikin wannan hadisi, duk abin da mutum zai shuka. Saboda muhimmancin noma, manzo Allah ce da kiyama za ta tsaya wa fi yadi ahadikum fasila, a hannunka ga irin shuka, yace falli zar'aha shuka kafin a busa kaho din, kun yi da hudu da mala'ika zai busa kaho a tafi kiyama, kai kuma ga irin shuka, manzo Allah ce shuka. Malamai suka ce cewa mutuƙa ce da wajen bayanin muhimmancin noma, don haka sana'o'i a gaskiya a halin yanzu abokanan adana ba sun kwace a hannunsu. Ka duba yawan mu, ka duba yawansu, a ƙididdiga ta America ta 2002 ta CIA suka ce population na musulmi a Nigeria 65% zuwa 70% ne. America ta wasu yadda ta jirgin al'adar haƙi sun ne zaman fisewa, amma dan da suka mamaye sana'o'i ba wai sana'o'in da ma gada namu iyaye da kakanni ma yanzu sun fara kwace mana fawa a garurukanmu. Sana'ar mutum sayar da gero da dawa da masara a kasuwannin ƙauye sana'ar mutum, amma yanzu waɗannan mutane sun kwace. Ka je arewa maso gabas ta kan ƙurya bakin Lake Chad a garin Baga inda mutanen mu suke kamun kifi, wallahi yanzu idan kaje sai ga iya ga da kifi za su kan wannan ruwan ta tutar suke kamun kifi, ko motocin su ka dauka su kai a Baga kifi, mu mun zama yan kama su kawai a wajen. Idan kaje albatuwa a Kano, ƙarshen ƙarfin arewar musulmi shine Kano, albatuwa bayan ka ta Kano fa sai kaje ka samu an yanka sa ko raƙumi na inyamuri ne, ba Hausa zai zo a bar cinyar sa din ya je ya kawo balas gobe ba, ki yaje in ya sayar a kawo kudin yaje ya balangu ko tsire ko kili. Wani irin mulakanci ne wanda a cikin garurukan cibiyar kasuwanci ta arewa gaba ɗaya take Kano, taken lamba da ake bawa filas lamba na garuruka Kano ana cewa center of commerce. Ka je center of commerce ka gani muhimman kasuwanni a Kano guda nawa ne, Sabon Gari market wanda a zamanin zaki kira Abubakar Rimi market, sai kantin kwari, sai Sunga, sai kasuwar Rimi, waɗannan su ne mashahurai. Idan ka ɗauki kasuwar Kurmi tsofaffin kasuwanni ne sai irin na da shekara 500 baya, ababe da ake sayarwa galibi na gargajiya ne irin na da, da masalla, da lauje, da hauyar noma, da matsaifata, da alluran ɗinki, da guga na fata, da sauran abubuwa ko ba haka ba yawanci kasuwanci kayan tumaturi ne da zoben rodo da wane ne da kuka yar hadaiza ba hadaijar kuka yawanci akwai dan sabon wanda za mu yi amma kadan amma inda matsudin kudi suke sabon gari da sanga da kantin kwali da kasuwar kofar ruwa kasuwar kofar ruwa gaba daya 95% ɗinta a hannun iyamare take inda ake sayar da rodi da dukkan wadansu building materials gaba daya hannun iyamare take idan ka zo kantin kwari kare jini birijini ake bude su idan ka je sabon gari kare jini birijini ake bude su sun da sun fara shiga inda kawai yake za ka sayar musu nisan za ta yi wurin canji yan canji a wafa shi ne kawai shi ma wannan in yamurai suna nan kuma fulani saboda su suna da tsari saboda su suna da shugabanci al'umma ba za ta iya tafi ba ta iya sana'a sai tana da shugabanci duk inda ka kwadaita da samari ko iya aiki ko koyin sana'a za su iya yi a matsayin su na ɗaiɗaiku amma sai gwamnatoci sun yi tsari abinda muke kira ga gwamnatocin mu na arewa na garurukan mu masu rinjayen musulunci su kalli kalubalen da ke gaban mu Najeriya nan akwai abin tsoro ta sarauta akwai abin tsoro a cikinta kuna ganin yankin Niger Delta rikicin da suke yi ana ta ɗaukan kuɗin Najeriya ana ba su don kawai su ana hukumar fetur a yankinsu amma man fetur ɗin fa da kuɗin noman auduga da gyaɗa da kakanninmu suka yi ne aka hako shi mu kuma nawa aka damu wakilanmu a Abuja kuma ba su san manufar ma ba su san abin da suke ba sawa'un a House of Representatives na tarayya ko a Senate kowanne ya je ne a saye shi kawai a biya kowanne farashin sa goshin sai a sai da ya saye shi wanda yake son budurwa za a kai masa ita na ikon noga a faɗa masa lambar ɗakin da take yaje ko kwanan nawa yake son yayi shi kenan shi a haka aka saye shi saboda haka lokacin za a kawo motion a majalisar sai ba zai iya opposition ba ya shiru ya kyale a ɗauki arzikin Najeriya a basu kuma ka duba irin rikicin da kullum suke tayarwa kuma ka duba irin kuɗaɗen da aka samu a wannan jamhuriya ta uku shekara biyar ɗin nan da muke ciki yanzu tun da Najeriya take ba a taɓa samun kuɗi irin wannan shekara biyar ɗin ba a wannan shekarar ma ta ƙarshe ɗin nan da shekara mai zuwa ba a taɓa samun kuɗi irin wannan ba yawan mu ɗin nan tsakanin Kaduna Zamfara Kebbi Sokoto Kano Shigawa Bauchi Yobe Idane a kuɗin za a ba biliyan ɗaya kan za a ba biliyan ɗaya da rabi
amma duk wanda ya kalli yadda abubuwa suke lura zai iya ɗaukanta komai na iya yiwuwa a Najeriya wani irin tanadin shugabannin mu suka yi mana waɗannan kuɗi da ake kafowa ake karɓowa an ƙi haɓaka ilimi ya lalace samari akan ciki ba su da makarantu sai ka je ka duba dukkan waɗannan sassan da muke maka magana a cikin shekara biyar ɗin nan su waye waɗanda suke gina sababbin makaranta nawa ne fasantacin sababbin makaranta ake sun kai kashi biyu cikin ɗari a kowace jiha duk wanda ya fita daga jami'a yau yanzu ba ya shekara hudu ba jami'a ya shekara shida a lokacin da yake karatu nawa ba ya zama shekara goma ba yanzu tsakanin shi da firamare ɗansa shekara goma ko duk wanda ya fita daga jami'a a wannan shekaran ta 2004 ya koma makarantar da ya firamare wanda ya bari shekara goma baya zai ga adadin classes ɗinta haka suke ba su karu ba abin da ya sani a makarantar idan ya je yanzu sati baya ne ba ci gaba ta yi ba wannan alama ce ta karewar kowace al'umma ta lalacewar kowace irin al'umma duk wanda ya gama sakandare shekara hudu suka wuce ya zai ya gani adadin blocks nawa aka kara hostel na ɗalibai in boarding nawa aka kara a cikin makarantar adadin malamai karuwa suka yi ko raguwa suka yi quality na education din karuwa yayi ko raguwa yayi zai samu ci baye a daidai lokacin da aka fi kowane lokaci samun kuɗi a daidai lokacin kuma komai ya fi lalacewa kelamu a majalisar tarayya ba abin da ya sha musu gaba kenan wai mai kishi cikin gwamnoni shi ne wanda zai sai ma suna yarabawa mutane su yi yan kabu-kabu don Allah wannan sanin manufa ke sanin ya kamata ne kabu-kabu sana'a ce da ya kamata ka zanto cewa za ka yi ta ne kawai a ɗan wani lokaci kafin ka samu wata sana'a da ta fi ta kafin a yi maka gata a baka sana'a da ta fi ta domin sana'ar ka hau mashin ka ɗauki mutane ka yi awa goma a cikin yini lokacin zafi kai za ka fi kowa tasirantuwa da zafi lokacin sanyi kai za ka fi kowa tasirantuwa da sanyi lokacin damina kai za ka fi kowa tasirantuwa da ruwan sama to a ce zafin rani ya kare a kanka sanyin hunturu ya kare a kanka ruwan sama na lokacin malka-malka ya kare a kanka don Allah ya rayuwar mutum za ta zama dan kabu-kabu ko mai sana'a duk irin waɗanda za ka samu yana exhausting din energy din shi ne shekara biyar ka haɗa ka yi amfani da cikin shekara guda zai shafi jinka da ganinka gaba ɗaya domin kura da hazo da hayaƙin mota duk yana tasiri a ganin mutum sannan karan mashin ɗinka karan salansarwa da ta fashe
kara da kujin motoci a cikin Boslo tun yana ta kai a na'urar jinka ta kunne. So yadda ka yi amfani da kowace na'urar jinka, so yadda nagartarta take raguwa har ka zo daga baya ta lalace. Idan Allah ya kaddara maka za ka yi shekara 70 a duniya, za ka cewa ka takwarkwace ka kare a ɗan shekara 45 ka tsofe. Shin ba ma ganin yanzu akwai wata zahira a cikin mujtama'at ɗinmu, a cikin society ɗinmu ta tsufan wuri? Ba ma ganin alamun tsohon wuri, duk kowa ya kalli na kusa da shi ya dinga. Mutum ɗin shekara 55 fuskarsa ta lomake, bakinsa ya karkace, ya kalli na guna. Saboda wahala, saboda jahilci, saboda mai ga kuma lokacin da aka fi kowanne samun kuɗi. Yanzu gwamnonin nan ba sa kallon wannan, yanzu ba sa jin tsoron Allah a kan wannan. Shin suna tsammanin duniyan nan Allah ba zai canza ta ba gobe kiyama? Wallahi tallahi gatan ku dai ku samu wanda zai faɗa muku wannan. Sai fa san ku ji. Ba da iya faɗa kowa laifinsa. Ko ni ban san a faɗa laifina, kai ma baka san a faɗa laifinka. Amma adalci zan yi wa kaina, kai ma ka yi wa kanka cewa in ka ji an faɗa laifinka ka gane cewa laifinka ne ka gyara. Ka gane wanda ya faɗa ba abokin adawarka ba ne, ba masoyinka ne. So yake a gudu tare a tsira tare. Wannan shi ne abin da muke kira ga hukumominmu. Mu ga cewa an buɗe waɗansu wuraren koyon sana'a, me yasa Yarbawa gaba ɗaya musulmansu da kafaransu suka yi ijma'i a kan Abiola? Me yasa? Abiola ne ya fito musu da tsarin sana'o'i. Suka zo babu garin da za ka je ba ga bayarbe ko dai ya zama plumber ko kuma electrician ba. Abiola ne ya gadar musu da wannan tsarin. Wanda za su iya karatu na sama su yi sama, waɗanda suka kasa yin karatu na sama da yawa a koya musu sana'a su shiga gari. Su mamale su yi dominating ɗin gari. Sai ka je local government guda sai ya ga mai PhD mutum goma, mutum goma sha biyar. Sai ka je sitar guda cikin sitar ɗinmu da wuya za ka samu mai PhD mutum goma sha biyar ko mutum a cikin. Wanda ya doctor degree mutum goma sha biyar a sitar guda, sai ka nema ka rasa gaba ɗaya. Ma'ana irin wannan al'ummar ba za ta iya fuskantar ƙalubalen zamani ba na yau. To kuma al'ummar tana cikin irin wannan ruɗanin kuma sai ake ƙara masa ruɗani. Da haka a nan gurin hanyoyin koyon sana'a ina ganin yana daga cikin aiki da gwamnati su yawa da basu buɗe irin vocational center na cibiyoyi na koyar da sana'a, aikin ruwan famfo, aikin lantarki, gyaran baki, gyaran waye, saƙa, dai sana'o'i dai. Samarin mu da suke yawo kan titi marasa sana'o'i ko kuma wanda suke da sana'o'in da za su lahanta da wuri, a jawo su, a ƙarfafe su, a ba su wani training na wata shida, wata goma sha ɗaya gwargwadon yadda masana suka tsaya suka tsara, kuma a ba su tarbiyya ta addini cikin wannan lokacin. Su fito su shiga cikin gari su mamaye waɗannan sana'o'i. Dukkan mu samari mu sa wannan cikin sana'o'inmu. In gwamnatoci na jiha da local government sun kasa yi, ƙungiyoyinmu na addini ne suka yi. Jama'atul Nasrul Islam wanda ke ummul jama'at gaba ɗaya a Najeriya kenan. Me ina irin wannan tunanin? Akwai irin wannan tunanin nan a Kaduna? Akwai shi a Jos? Akwai shi a Kano? Babu. Jama'atul Zawatul Bida wa Qamata suna da ɓangaren gabas da ɓangar ko da ke karance gabas da yamma. Duka ɓangarorin dai. Duka gaba ɗaya kowane ɓangare akwai irin wannan tsarin. Akwai wata cibiya ta kula da samari na rayu a Sudan. Jama'atul Ansarus suna na Sudan. Abin sha'awa abin mamaki. Sudan fa gaba ɗayanta arzikin Sudan gaba ɗaya bai kai na Kano da Jigawa ba. Ba wai wata ƙungiya da take cikin Sudan ba, ƙasar gaba ɗayanta. In ba yanzu da suka fara samun man fetur ba. Amma ƙungiyar Ansarus suna wanda bata kai reshe ɗaya daga cikin rassa na izalal juhuri ba idan ka ɗauki population ɗinsu. Amma da suka yi ƙididdiga suka ce suna da masu PhD da master's degree zuwa ba don master's zai zuwa abin da ya sama, suna da mutum sun kai 350 wanda sun sani wannan a ka'imar su ne suka tallafa musu suka yi wannan karatu. To ƙungiyar mu mai kome sai ƙalubalen da ke gaban mu kenan da muka yi. Sannan kuma wani abin sha'awa shi ne idan ka je headquarters su duk yaron da ya je karatu ya gama kowane irin karatu ne ba ya da aikin yi sai zo ya kawo sunan sa da fotokofi na takardun sa ya bada adireshin sa. Ƙungiyar ce za ta rinka mai sawu tana nema masa aiki ko kuma wata makaranta ko a cikin Sudan ko a wajen Sudan. Ranar da ka samu sai a kira ka daga adres nan da ka bayar ka zo an sama maka aiki wuri kaza ko ka zo aikin da ake san a sama maka ba a sama ba amma ga wani kaɗan riƙe a madadin sa har kafin a samu wanta wanda za a baka bai kai takardar shaidar ka ba kila aiki ne ɗan sakandare zai kai kuma ka zama digiri amma da kai ya fi babu za mu nemo maka digiri da takardar shaidar ka. Bamu da irin wannan tsarin, bamu da irin wannan tsarin. Kalubale ne a gaban mu fa. Ƙasar nan za ta iya darewa, a yau ƙasar nan ta dare. Biliyan da ake biya jihar Kaduna, biliyan da ake biya Kano, biliyoyin da ake ba waɗancan fa sun riga sun yanke kenan. To kuma wani irin tsari aka yi a ƙasa na noma ko na kiwo ko na sana'a? Sai a saci kuɗi sai mutum ya kai waje. so har to yayi saka a Indonesia, amma an yadda cewa 80% da abin da ya saka yana cikin Indonesia, kamfanoni na kamun kifi da masana'antu da tafka-tafkan gonaki. Kun ji a rediyo duka bai fi sati ba aka faɗa cewa gonar Obasanjo da ke Ota yana samun nawa a sati? Miliyan 30. To gonar wane da wane da wane da jikin tsofaffin janaral ɗin musu gome ake samu? Miliyan 30. To duk gonar da za a samu miliyan 30 a sati, dan Allah mutum nawa ne za su yi aiki a cikin ta su samu abinci? Duk gonar da mutum 30 za su yi aiki tsakanin injiniyoyi ƙwararru da kuma masu aiki na laboranci, mutum nawa za su yi aiki? Dan Allah ya taimaki al'ummarsa ko bai taimaki al'ummarsa ba? To mu ko me suka mana nan? Me suka mana nan gurin? Mashahuriyar gona gaba ɗayan ta kakaba arewa ita ce gonar Marsala Iyako, ita kaɗai ce mashahuriyar gona da ran sauran yanzu suke tasowa. Yanzu suke tasowa irin su ɗan Jiyo Umar, yanzu suke tasowa irin su wani yanzu suke tasowa, amma mashahuriyar gona dai ita ce wancan. Su kuma duk gancan sun gina al'ummarsu, suna gina al'ummarsu, kai baka gina al'ummarka? Yan sawu-sawu ta su kowaɗanne suna yin nasu. Ma'ana dai ya kamata mu sani cewa, ya kamata mu sani cewa wallahi sallahi Allah zai tambaye mu sau ranar tashin kiyama game da mulkin da yake. Duk malaman da suka yi suka ce ai gari ya yi kyau, ai kowa yana yaban ka, ai ana fi maka albarka, ƙarya suke maka don abin da ake yaudaran masu mulki da suke. Akwai malaman da aikin su kawai su a ba su kujerar umara ko aikin hajji, ma'ana ya zama gasa. Yadda attajirai suke gasa sai sun je goman ƙarshe a cikin Ramadana, yanzu ɗan su malamai suke mutum zai je ya yi ƙarya, mutum zai je ya tsegumi, mutum zai je ya yi kitififi don kawai ka sai da mutuncin ka a ba ka kujera? Ma'ana ba za ka faɗa mutum gaskiya ya ji tsoron Allah ba? Allah zai tambaye mutum ranar tashin kiyama. Abu na ƙarshe da zan faɗa wanda na rubuto shi a matsayin wasiya, ina yi wa kaina wasiya, ina muku wasiya da jin tsoron Allah da lazuntar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar maganganu da ayyuka. Ina tunatar da mu waɗannan hadisai. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Irbad bin Sariya ya rawaito, yace manzo Allah ya yi mana wa'azi, wa'azin da idanu sun fitar da hawaye, zukata sun kaɗu, muka ce manzo Allah kamar ban kwana take mana? Sai manzo Allah ya ce usikum bi taqwallahi wasallu wa ta'a, ina muku wasiya da jin tsoron Allah, ina muku wasiya ku rinka jin abin da aka faɗa ku bi. Wa in ta'ammara alaikum abdu, ko da bawa aka sa ya zama shugaba a kanku. A nan abinda manzo Allah ke nufi, lokacin da shugabanku ya muku umarni da bai sabawa na Allah ba, bai sabawa na manzon Allah ba, to ku bi shi ko da kuna ganin yana da karancin daraja a cikinku, ko da shi ba kowa bane ba. Amma idan shugaba ya yi umarni da ya sabawa Allah ko ya sabawa manzon Allah ba abin shi, tunda manzon Allah ya ce la ta'ata liman lam yuti illaha azza wa jalla, babu da'a ga dukkan wanda bai wa Allah da'a ba. Sai manzo Allah ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira, cikin ku duk wanda ya rayu sai da safani mai yawa. A nan gurin an sanar da shi ta fuskar wahayi cewa za mu yi safani mai yawa. To idan muka yi safani ina mafita take? Sai ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin, lalle ku rike sunnata, ku rike sunnar halifofina masu shiryawa al-mahdiyyin min ba'di, addu alaiha bin nawajid, ku gatse ta da fiƙokinku. Wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah, ku kiyaye dukkan wani kagaggen al'amari domin dukkan bid'a kago ta akai. Anan manzo Allah ya faɗakar da mu za a yi sabani, idan an yi sabani meye mafita? Sunna, sunnar annabi ce mafita. Sannan hadisi ya tabbatar daga Abdullahi dan Abbas, yace manzo Allah ya yi hudba a hajjatul wada, sai ce inna shaytana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum, sai dan ya tabbatar ba za a bauta masa ba a garurukanku da kasashenku. Walakin rabbi an yuta'a fi ma fi wadan bima tahaqqaruna min a'malikum, sai dai sai dan ya yadda cewa za a iya sako cikin abin da bai kai shirka ba, cikin irin abubuwan da kuke rainawa na kananan laifuka. Fa hazaru, yace ku kiyaye kanku daga waɗansu ababe da kuke ganin masu sauki ne amma ba su sauki. Wa inni qad tarattu bikum ma in itasamtum bihi falan tadillu abada, na bar muku abin da in kun yi kullunci ba za ku kasa ba har abada. Kitaballahi wa sunnatan nabi, littafin Allah da sunnar annabi, wannan shine maganin sabani. Ka ajiye ra'ayinka in ajiye lawa mu hada kan Qur'ani, mu hada kan sunnar annabi bisa ga fahimtar sahabbansa. Sannan hadisi ya zo daga Wasila ibn al-Asqa manzo Allah ya ce dukkan wanda ya sunna ya sunnan ta kyakkyawar sunna to yana da lada na wannan sunnar da ya kawo jama'a suke aiki da ita kuma yana da ladan adadin mutanen da suka bi shi akai har zuwa sakin kiyama wanda ko ya sunnanta mummunar sunna ya kawo wani abin da ba addini da sa cikin addini to yana da zulubi sannan yana da zulubin adadin mutanen da suka bi shi hadisi na karshe da zan taƙaita akan shi manzo Allah ya ce inna hadhal khaira khaza'in alkhairi da kuke ji da gani taskoki yake da su masu tarin yawa kuma wannan taskoki falitilkal khaza'in mafatih suna da mabudai fatuba li abdin ja'alahu Allah azza jalla miftahan lil khair wa miratan lil shar ma dalla da bawa wanda Allah ya sa shi zanto mabudin alkhairi murfi na sharri wato ya bude alkhairi sannan ya rufe mai sharri a tsakankanin al'umma وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلقا للخير فر دباوان دا يزنتو مبوطين شر كما يزنتو يقل للخير سي ودن سينك سيجود معلم يمسك ودن زابلت دمتاني ودن بان سنة إمام الشافعي يقول كل العلوم سوى القرآن مسغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا فما سواه فوسواس الشياطين ita dukkan ilimomi in ba alqur'ani ba ba ta maka lokaci za su sai fa hadisi sai fa fiqhu cikin addini ilimi na hakika shi ne wanda aka sai haddathana haddathana har zuwa ga qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ya zama kishir wanda ya zama waswasin shaytan imamul humaydi ke cewa wa laula ruwatu ddini da'at wa hatma ma'alimuhu fil akhirin tabidu humu hafazul athar min kulli subhatin وغيرهم أم مكتنوه رقود وهم هاجروا في جمعها وتبادروا إلى كل أفت والمرام كؤود وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم قيام صحيح النقل وهو حديد بتبليغهم صحة شرائع ديننا حدود تحروا حفظها وعهود أزواء الكمة من بننسو لسكي سنة ذابلة مثالية كم بنسو لنا ظلو كتن دزامني يريكتي مثالية سكرة مفتة والله kallahi babu abin da zai kai mu gacci sai rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bin hadisansa dan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shugaban kowa gaba daya kuma shi kadai ne wanda yake tsarare a cikin wannan al'umma wanda duk ba annabi ba zai iya daidai zai iya kuskure kuma tambayar za a yi maka ranar tashin kiyama da tambayar za a yi maka cikin kabari ma kafin tashin kiyama tambaya ce guda uku farko mar rabbuka na biyu ma dinuka na uku wa man nabiyyuka ban tsammanin za a tambaye ka shehunka ko waliyinka ko shugaban mazhabarka mala'iku ba za su tambaye ka wannan a cikin kabari a farfar da kiyama ba za a tambaye ka wannan ba amma za a tambaye ka wa sabotawa kuma za a tambaye ka waye annabinka matsayin annaba cikin al'umma da matsayin shugabanni cikin al'umma ya sabon ba kowane shugaba yana da wanda suka bi shi yana da wanda suka ƙi bin shi amma annabi dole ne jama'a kowa ya bi shi gaba ɗaya dan Allah ya rafe da siriyar mu akan ka wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku siriya yana daga cikin bata mu dauka cewa bin hadisin annabi zai kawo mu hadisin annabi baya halaka da mutum hadisin annabi na siriya da mutum don da Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku siriya sannan Allah ya ce falli hadar ladana yukhalifuna an amrihi hi dinnan damiri yana koma zuwa gaba zuwa ga manzon Allah saboda ayar ta ce la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adhabun alim dan da ka ta nan gurin abinda na faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada abinda mai kuskure ko tuntuban harfe ubangiji ta'ala ya fi mana ya nuna mun kuskure na dai in gane sannan wanda zai biyo baya da bayani dan Allah ina roƙonsa duk abinda na faɗa na kuskure amana ce ya yi kokarin fito da fifili ga jama'a a matsayin Ja'far ya yi kuskure ina fata an fahimta dan wannan haka ilimi ya gada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
sai malam bai tashi ba insha Allah zai amsa tambayoyi amma kafin amsa tambayoyin wanda aka wakilta yanzu zai masa taliki shi ne malam Ishaq Yunus duk da ba dadewa zai da shi yasa muka ce malam ya zauna akramakallahu
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka maslakahum ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
fada ba dan yan uwa sun tilasta ba cewa sai na ce wani abu idan mun ga abin da ya kamata a ce a dora ba gudun ta'aliki kana iya ka allake a saman ta'aliki ba sako ba saboda haka godiya nake yi ga Allah ta'ala da ya ba mu ikon jawo wannan bawan Allah ya zo tun daga birni na Kano zuwa Kaduna don ya gabatar da abin da ke zama wajibi a kan shi Allah ya sani wato sauran ɗan uwa wasu daga cikin sun san irin wahalar da aka shata sun zo mu aljara don ni har an gaya min nace ba zai zo ba kuma na hana asran a matsala sai dama cewa baya zuwa amma jiya da yamma ina aji ina koyarwa sai ga wai cewa yana kan hanya cikin izinin Allah to wannan ya sanya da dare na samu ɗan uwa wasu sun aika min cewa in Allah ya so zai zo wannan ya sanya da dare na buga waya cewa asran a matsala cikin kasuru cewa yau malam Jafar in Allah ya so yana kan hanya da can mun ce ba zai zo ba saboda wasu abubuwa da ni na san wasu shi ma ya san wasu ɗan uwa cikin abin da malam Jafar ya gabatar ga baki daya kusan na ƙarshen nan kamar yana gwada mana cewa shi dai abin da ya zama na wajibi dan adam ya bi wanda ya gane ko bai gane ba ina za a ko bai san za a ba dole shi ne ya bi shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam dole ka ne wannan ya zama an tambaye ka da ba kake koyi ka ce da shi wannan shi ne watan ittiba'il mutlaqal wajib biyayya ta dole wanda ka yi da ko baka yadda ba abu na biyu shine ana bin duk mutumin da ya tabbata akan tafarkin abinda manzon Allah ya tabbata kan shi sallallahu alaihi wasallama don addinin bai tabbata sai da abinda ma'aiki ya tabbata a gan shi da sahabbansa a zamanin sa don yana ga mutane a lokacin sa yana cewa wannan addinin da ake ganin sa a wata riwayar bako ne zai koma kamar yanda yake wata riwaya yana cewa watan al'umma tana kasuwa gida 73 dukkan sauran kungiyoyin nan ko akwai na gidanku a ciki duk ta zasu Allahumma sai kungiya daya mai sunaye kaman ko kuma laqaba guda hudu dan Imam Malik ya ce ahlus sunna ba su da suna sunan su kenan musulmai amma akwai laqaba an sa musu ahlus sunna wal jamaa idan ce ni ayi dogon bayani a cikin fatawarsa da cewa ahlus sunna saboda su ne masu riko da sunnar wal jamaa a dunkula suke wuri guda ba kungiyoyi bane su ana kiran su firqa najiya ana kiran su ta'ifa mansura ana kiran su kuma as-salafiyya duk wa'innan sunayen su ne karkashin jagorancin hadisai da maganganun magabata a wannan bangaren amma sai yake cewa sahabbai suka ce mai to wace ce wannan kungiyar guda daya ko wadanne irin jama'a ne su kadai wa'inda yake idan an bi su ana samun cin nasara sai ce ma ana alaihi al-yawm wata riwayar ma ana alaihi wa ashabi abinda nake akai ba yau ba ta asabar a'a abinda manzon Allah yake a wannan yinin a zamanin sa lokacin da bai rasu ba da kuma abin da sahabbai suka tabbata akan shi ɗan uwa wai mun kai matsayin da in an ce maka yau ma'aikin su yanzu gundarin abin da ma'aikin da zaka bi to in ban bi gundarin shi ba gundarin ka bi saboda Allah da ɗan uwa ko kuma a ce maka to yanzu in ka ce haka to za ka gane abin da tafi akai ai dole ka ne ka rike wani abu guda daya ni ko na sani ka'idar usulul fiqh shine la ilzama illa bi ilzamin shar'i amma cewa suke lal ilzama bila ilzamin shar'i suka ce babu wani abin da ke zama tilas in ba tilas ne shari'a ba shari'a ce kadai ke ce maka yi dole idan ka ci shari'a ta ce maka ma'ruf bi ma'ana ar ma'ruf lughatan shine ma'ruf inda an-nas ay ma ta'alafu an-nas wa ahadu alayhi abinda al'umma suka sani shi ake ce ma'rufi amma a yaran larabawa dan shari'a fanni ne kamar malaka ya fada larabci ma fanni ne to ala a shari'a kuma in an ce ma'rufi shi fa mai suke ne bi suka ce ma kana ma'rufu fi shar'i abinda shari'a ce ma'rufi ne shine ma'rufi a shari'a kuma a wurin ka duk wanda ya ce wannan ma'rufi ne sabanin ma'rufi shari'a to wannan ganganci ne ai mutanen maka an same su ne suna bautar gumaka ai shin yanzu da sahabbai suka zo kuma su bi su don bautar gunki ita ma'rufi a wurin su ka kuskure ne wannan baya ka na fahimta a cikin manganun malam cewa ashe ba sabani bane ba a iya yi a tsakanina da kai da wancan da wancan Allah ya sani mun sha zama da yawa a wani da'awa da ake ce mata ko wani kwamiti ko wasu ƴan uwa mai suna multaqad du'at mun sha zama su bi muna yi a Kano mun yi a tsorin inda Malam Jafar ke zama ina limancin juma'a mun yi kwana 7 a wannan wurin har yau mun yi a Bagauda da shi Malam Jafar ya zauna a wajen mun ji kwana 3 ko kuma zuwa 5 a wajen wallahi ƴan uwa baya ba nake yi ba za ka je ka samu jama'a saboda duk ɗaliban ilimi ne kowa sai abin da ya kawo shi wallahi sallah za a yi ta magariba sai a bata liman fi don saboda kawai zama akwai shugaba
shi nake cewa wane mai masala domin kai dan Qur'ani ne, nake dan Qur'ani fa ba ai dan kasuwa bacci dake dike ba da dai irin subhanallahi jabar da zaka da Qur'ani to sura karana don su wa'annan ba ɗan Qur'aniyun ba ni nake ce musu, ina ce musu ashaytaniyun ne domin alqur'ani ke wadi wa hum ke wadin haka dan uwa wannan ina gwada mana kenan cewa dalibin ilimi ana iya sabani tsakanin juna amma kar a bari sabanin yayi tasiri a tsakaninmu. Da Qur'ani ke ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'a wa tafarqu bayan fil aywa ba sabani bane, a ku yi riko da igiya guda ku tamke ta ku dace akai, amma wannan bayan indicator ba sabani ba don an samu sabani tsakanin sabbi wanda ne bibiya tarihi idan ya tafi zai ga Usman dan Affan aikin haji. Usman dan Affan ya zo aikin haji a bayan sa akwai dakarun sabbai jahadi da ilimi da yazo sai ya raka'a hudu a Mina sallar azhar ya hudu al'asr da dan Mas'udu ɗaya daga cikin wanda ba aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam kudul qur'ana an arba fa amshi qur'ani daga wani mutum hudu, akwai dan Mas'udu a ciki don shi qur'anin kamar dan yake zo mishi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shine mutumin da manzon Allah ke ce mishi uridu an asma alqur'ana minka, so nake in ji qur'ani daga bakin ka dan Mas'udu, yace haba manzon Allah ba kanka akai wahayi ba aka sauka maka ba, yace bala walakin uridu an asma'ahu min ghairi, so nake in ji shi daga bakin wani wanda ba ni ba, kuma ya koma ya rinje mai agije yana turo mai ayin qur'anin manzon Allah ya kuka sallallahu alaihi wasallam. Dan Mas'udi na bayan sa aka je wannan wurin da zai raka'a hudu ko yayi hudu sun ce mishi zaka wannan haka ka san ka dan Mas'udi ya san wata zama wannan lajiya ko bai sani ba, Usman dan Affan ya san wata zama domin a gaban sa aka saukar kuma aiki ya fasara musu, amma sai yace mishi ya zaka mana hudu anan, sai yace saboda al'umma sun shiga musulunci da yawa kar su koma garin su ce a'a raka'a azhar ma biyu ce ta koma biyu maimakon hudu, sai yace ina ruwanka ba haka ba aiki ya nan ba, a ce wanda ake ji tilas shine manzon Allah ba Abubakar ba Umar ba Usman ba, to idan wayannan ba mi dole ba shin kai zamta mun wani indi dole ba haka ake yi ba kenan. Duk da haka amma ba ku gare ya gwada mai a halin ya baci, akwai yan gulma sai yan gulma masu yawo da tsitse gumi irin wanda malam Jafar ke ambatowa a cikin lakarsa, sai suka ce mun haka shi kenan mu koma jin ya koma kafa sallan mu, sai ce la al khilafu dar karmi haka saboda sabani kuma cutarwa ne, saka yayin da ka hango wata maharara ta gyara sai a gyara, amma kuma ba adalci bane kamar yadda malaki faɗa yanzu ba fa adalci bane don son kanmu ya haɗu kai kuskure ishuru, wallahi ba adalci ne maka ba cuta ka yi kwana ka ne wallahi kai kuskure, ina gani kuskure ne wai in ce ishuru saboda me wani kai ya haɗu to ya haɗu a ina a wanda ba su zama haɗu ma kuskure ko ku ya zamu wanda ya kai a matsayin da har idan ma ka ce a to ana ganin ka yanzu ka zama munafiki a garin Kaduna, wallahi kuskure ne wannan yan uwa kuskure ne munafiki da Allah ta'ala ne ya sai shi saboda nifaq wani abu ne kalbi, sai kuma alamomin da ke bayyana a fili idan ka kai mukamin a gaya maka ta hanyar wahayi wannan kuma laka wa alaik yan uwa mu kiyaye asubanci abu ne mai muni gaya wannan so ma Jafar a ce dan tsokaci akwai ne minti ɗaya ne abinda ke damu shine muka rike in banda mallam wani ba ya faɗa gaskiya dukkan duna ko din Najeriya in ba shi ba shikenan, a'a mu abinda auka mana shine alhaqqu maqbulun min ayyi wa'in kharaj duk daga bakin wanda zai fito wallahi karba muke in dai gaskiya ce, amma inda mallam Jafar zai magana magana kuskure ne wallahi sai mun ce ne a'a ki gaba haza ka raƙo raina bai naka anan amma ga muna yi haɗo da kai wanda shine abin da ya kamata mu yi yan uwa ta asubanci ya haifar da abu mai muni a tarihin Islama. Ku duba labarin Musailamah al-Kazzab bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a sun rida da yawa bayan sun rida har an waye gari babu inda ya rage a duniyar Islama in banda Makka da Madina Taifa duk jama'a sun rida sun bar musulunci sai ko daidai ku can daya can daya can daya amma mun sawar dawali babu. A lokacin Abubakar Siddiq ne shi ya bace ya fara aika da soji tawaga tawaga ba mutumin da ya rida mai karfi da yawan soji a bayan shi zarata ma'ana mu ce ɗan farauta kamar Musailamah al-Kazzab yana jama'a sama da mutum 40,000 mayaka kuma ƙwararru dakarun kwamandoji. Abubakar Siddiq ya tura mai tawagar soja ta Islama ƙarƙashin jagorancin Ikrimah ibn Abi Jahl aka samu sun je ba su nasara ba, sai da aka sake nemo sahabbai aka sake har tawaga aka tura musu ƙarƙashin jagorancin Saifu bin Sufyan Rahman shi ne Khalid bin Ma'an bin Walid sun je wannan yaƙi saboda ta'assubancin wancan mutanen suna cewa su mutanen garin Musailamah
wallahi wallahi inna la na'lamu anna musailama kadhabi ala qarin anna musailama ala qarin ko kuma anna musailama kadhabu mu mun san musailama ƙarya yake ba annai bane wa na'lamu anna muhammadan ala alhaq lakin la kadhabu bani halifa ahabbu ilaina min nabiyil mudab me ka ka asbanti wallahi mun yadda cewa makarefin san dake cikin mu yafi soyuwa a wurin mu fiye da wancan annabin na gaskiya don ba cikin mu yake ba mun kusan kaiwa irin wannan a Najeriya saboda kawai ban san ka kana faɗin gaskiya ba sai in kulla maka tawaga ta abokan gawa mu kai har mu kai matsayin idan mun hadu ba sallama alhali kai abin nan fa kai kirkiro kace alkitabu wa sunna sai za mu yi kenan su mutura sunna kenan mu tawon nabi ko ko kana ganin mu bai ta sunna kuma jama'a karatu suke yan uwa babu inda aka ce maka bayan jama'a sun yi karatu sun ci gaba kace sai an dawo a idan kai baka iya ba ba dole bane kowa zama bai iya ba na yanzu idan baka iya ba bari wata kila wani ya iya amma abinda muke so tunda kai ka kware a inda ka iya yanzu jama'a koyo musu alawi iziya risala akan aqrabu muktasar ka koya ma jama'a wannan aiki mu kuma da aka ce muna karatu da littafin larabci ba saukin larabci ba mu yi mu ma kuma shi kenan ba to sai mu hadu mu ittifaqi ma hangan mu dai guda ce kuma inda muka dosa guda ne amma idan ka tuwo kadin faruwancin mu da guda da kai ka raba mu tuna za mu da kai dan uwa ya kamata mu gane ba ina so in faɗa bane cewa wannan abin wai shine adalci a cikin dummi shiru a'a na faɗa jama'a da yawa sun same ni sama da mutum 150 suna ga mun kar in yi magana tuni ban san zan yi ba ne daga gaban kiyama gaban Allah aka tambaye ni in ce ni kuma ka tsina ga da cewa jama'a su ce ga abin da ya kamata a yi ga addinin nan yanda yake kuma ga yanda ya to ina jallasa da muka yi a kabala ka dan yi dogon bayani akan wani muna bayani akan waye kamata wajibi dole a bi shi ina ji mun yi dogon bayani da waɗanda kun ba dole bane a bi su ana iya bi ga wanda bai gane ba abin da ke cikin tsari na addinin Islam wajibi ne ka bi Allah kai ne da wajibi ne ka bi ma'aikin Islam don Qur'ani tabbata cewa man yuti illaha faqad ata wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah ko baka santuwa ka samu amsuwa a wajen ma'aiki ka samu Allah ta'ala ya so ka yace ya amince maka kai dan cikin gida ne sai fa kawo ma'aiki don zace kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu yaghfir lakum dhunubakum ashe baka zama dan cikin gida sai ka mamman Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita qa'ida tabin wannan tsarin musulunci to kenan bin wa'innan rukunan guda biyu kuma ba zai yi maka ba sai ka dawo ta halsan ma'aiki na ake samu abun koyi na ake samu abun bidi shi kuma bai yi wa ka san wannan sai ka koma cikin nususi na alqur'ani da sunna bidiyar alqur'ani sunna bai yi wa ka zama ka kware akan su sai ka komo ka dumfari ilimi shi ne ma zafi da tuba ne dazu ya tuba ne dazu wallahi in wa ba a jin kunya kun ba a makara ba har yanzu ba a makara ba dan mu sharru mu shine da ka gama ibtida'iyya shikenan ka zama malam duk turancin duniya duk makarantun duniya har wajen turawa babu inda aka rubuta a rubuce dan primary na iya zama malam babu in ba mu cikin mu ta islam da haka mu tada shikenan wallahi kwanakin ba abin takeici ba na ambata muku da wurin ba malami ne ke korwa ɗaya daga cikin islamiyyun mu yana cewa fa'aba abu talib an yusallimahu iya ai mun san wannan kwatin ruwan lake kuma wannan magana ma'ana lokacin jama'ar maka suka taru wajen abu talib ba mu shi mu baka wani ma'ana ka rike shi a matsayin da mu ku mu yanke wannan fa'aba abu talib sai abu talib ne kiya ko an yusallimahu bi ma'ana yusallim ma lai mika shi kuma shi ne ma'ana to wallahi abin da ke shine fa'aba abu talib an yusallimahu sai abu talib ya ki musulunta daga yanci islam don kuwa malam ne kuma a wannan wuri kuma baka yadda kake kure yake ba don jagora ne a wannan makarantar to kun ga ashe ba zalunci muke mu je makaranta kuma wallahi har yanzu a garin nan akwai su kafin alifin ba'u kuma suna karatu a wurin mu kuma idan muka je wurin su wallahi malamai ne gido masu miki ko ta jiya miki a mota na gaba da sai na tsaya in sako in je in gaishe shi don ya kore ni kuma ina itirafi har gobe ina cewa malam ne inda zan gaishe ma a kasuwa in ce wannan malami sai shi kaje da Allah ka bari sun zama ya saka inda nake na wannan ne malami na sai shi da jin nauyi da kunya ne kuma ta wallahi billahi tallahi malami na ne sai ya koya ne to me ne shi a cikin yanzu ina da girman je ka an baka shugabancin wani yanki na wannan yankin na wannan yankin Ango shin aibi ne ku rika so ni dalilin aibi ne in ka iske ana ilimin mutan da ma Jafar ke ba tunda baka san su ba ka koya domin idan baka yi ba zai maka wahayi ba kuma idan kana magana ana gane ba ka ilimi an ce ilimin jarhi ka ce jurhu ya za ka gane kana kusurwa ko ba zai yi ba. To ɗan uwa don Allah mai tsoron Allah, mu sani ana saɓani, amma saɓanin kai yayi tasiri. Shari'a ta yarda mana adalci a Islama shine in kai in ce maka nan kuskure ne gata. Ina karatu a Katuru, kowa ya sani, wani a cikin karatun ilimin hadisi, ina yin hadisin Zakariya Harun Jega, Malam Jafar ya kai shi hadisi karanta a Madina, wallahi ya fi ni iya hadisi. Sai daga hannu ce isa ga wannan wurin da ifi ne wannan hadisi. Sai in ce kun ji ne abun a kaya ce wanda ifi ne mu gyara. Me kuskure ne ya kai? Ba ne yi ba ne. Mu yi magana, tabi Malam Jafar ya muku tarihin fiqhu anan. Ya taɓa yin irin shi ba na mantawa, a can ba ga wani mai zaure. Ya ce al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. Sai ya ce min ajmatuha at-tafsiliyya, sai ya ce mai jami'i ne amma gairu mani'i. Wajen usulul fiqh. Malamai usulul sun ce wannan tarihin jami'i ne ya hada komai. Amma a zunzurutun ilimin usulu wannan gairu mani ana iya shiga a suke wani tarihi. Sai suka ce tarihul adil jami'ul mani shine ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min ajlatiha at-tafsiliyya. Sai mun ce muku wannan a cikin rusku ko ba ka bane? Wallahi wallahi bai ce min sir ka tafi da zuna a kai ta ba. Sai ce Allah maka dauka ragudi haka dan ne haka ilimin yake. Ma'ana al-mu'min mar'atu akhihi inna kukure sai tarihi. Wani zubin cikin dare zan buga masa waya in ce me ku gani game da matsala iri kaza, su ce min kaza 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 sai in tashi a kanta. Ba dole bane in sun gaya min dauka ai don ni ina da abin da mallaka, amma ni sashi ne ke cika sashi su ne ke aka sai mu samu cin nasara. Amma idan muka ce a'a dole sai mun dawo mun yi kaza, ko kuma ka ce a'a tunda an dawo yanzu an yi wannan ya kamata mu haɗu mu zo mu yi, kai da yazo yake shirme ya baka hana shi ba, sai ni kana da gaskiya. In kuma ka ce a'a tunda an zo abu kawai a tafiya, to abi abuwa kai da kaba ba ka iske wasu makaya ba ka nisu ba. Yan uwa Allah ta'ala taimake mu, Allah ya ba mu ikon dacewa. A gaskiya ba wai ta'aliki na so in yi ba, kauna dai so in ɗan yi bayani kaɗan, kuma ina addu'a ta Allah mai da Malam Jafar gida lami lafiya. Amma mai buƙatar ilimuka da yake magana, wallahi duk ana koyarwa cikin gari, nemi malamai kawai su koya maka. Amma in ka lazim cewa ba za ka ji lumfa ba sai wani wanda shi bai mallaka ba, to za a yi rungumar mafaɗi. Kuma ina ƙara kira ƴan uwa mu je mu yi karatu. Mu je mu yi karatu duk inda yake matsayinka, wallahi in baka da ilimin ana ganewa, ana ganewa. Kuna iya gane wani abu ɗaya ko da aka yi interview aka ce abu ya interview, ai ana ganin ka ɗin yawa kira ka ba za ka zaka ba da ne kai. So mu yi karatu ƴan uwa, kuma mu daje karatu ne zama don Allah, kuma mu koya ma al'umma ta hanyar haka ne kaɗai za mu samu tsira. Mu gina al'umma mu akan tafarkin sunna, mu tafi mu bar su da tunanin mun gina wani abu. Wallahi ƴan uwa wani zubin za ka sha mamaki kai kuka idan an ce malam wani ɗalibansa muke so guda uku, wallahi babu babu. Saboda me? Ai ba wa kawai inji kasa ɗinka daga nesa ba na shi kenan ka zama malami na. Zama ake alzamci mutum shekara aru aru ana karatu ana ɗiba har yake matsayin da in ya mutu ɗaliban suna iya rubutu a sauran abin da ya rage da rubuta ba. Daga malam ya ambato muku addu'ul bayan, malam da ya rubuta shinke sai ai ba da kai gama ba juzu'i bakwai ya sai Allah karɓar sa. Amma da ainihin abiyar salim ya zo tsohon garin da kadin Madina da ya juzu'in biyu na ƙarshe, kai baka tantance baka ce wannan shi ne wancan ko wannan wani rubuta juzu'i ne ne ɗalibin kenan ɗalibin malam. Yanzu gaya min wa zai rubutu akan kayan ka musu me ma tukun ka fara rubutawa ba sana'a ce in ka mutu a ƙarasa. Yan uwa adalci shi ne in an yi kuskure a getta shi don na tsora jama'a kan tafarki na ƙwarai. Amma kada gurɓata ma jama'a tunani kuma ka ce a shiru a tafaka nan sun mun bukumin umurin famu la ya ƙi luna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.